الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Barkanmu da wannan maraice na Lahadi 14 ga watan Sha'ban a shekara ta 1442 Hijiran Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 28 ga watan uku a shekara ta 2021 miladiya. In ba manta ba, makon da ya gabata mun tike da ƙarshen suratul Nasari. Daka yau insha Allah a suratul Masadi kai, ko ka ce suratul Lahadi ko suratul Tabbat yada. Daka yau insha Allah za mu tashi farkon suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas ita ce sura ta 112 idan mai lissafi ya dauko daga sama na surorin Al-Qur'ani mai girma. Suratul Ikhlas makkiyatun aw madaniyya. Suratul Ikhlas akwai sabani tsakanin marwaita, wasu sun ce an saukar da ita annabi yana Makka kafin ya hijira ya koma Madina. Waɗansu kuma suka ce sai bayan an yi hijira daga Makka an koma Madina sannan ta sauka. Mun sha maimaita ire-iren wannan bayani. Idan kaga haka to sura ta sauka saudi kenan. Malaiti hiya arba'u ayatin, ayoyinta guda hudu ne. Wa mawdu'u har-ra'is, abinda sura take karantarwa, at-tauhidu kadai ta Allah. Walaha asma'un kaseera, sura tana da sunaye masu yawa, wanda yawan sunaye yana nuna yawan falala. Wa kulluha, kuma dukkanin sunayen, tarji'u ila at-tauhidi, suna komawa ne zuwa ga batun kadai ta Allah. Malaiki wa huwa ruju'ul 'abdi ila maulahu, wanda shi kadai ta Allah shine komawar bawa zuwa ga ubangidansa. Wahdahu, shi kadai shine ubangiji makadaici. Waradat fi fadliha wa fi targhib qira'atiha ahadith kaseera, hadisi masu tarin yawa sun zo dangane da falalatta da kuma kwadaitar da karanta ta. Wa hiya ita ashharu min an tubkara, sun shahara shaharta da sun wuce ma sai an ambace su. Malaiti li sawabiha, li sawabid dunya wal akhira, saboda ladan da ke kunshi a cikin ta na gettuwar duniya da kuma lahira. Minha, daga ciki ma ruwaya an Sahal bin Sa'd bin Sa'idi, akwai hadisin da aka rawaito daga Sahal dan Sa'd as-Sa'idi, Allah ya kara masa yadda.
Amin.
Kala yace shaka rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al-faqra, wani mutum yazo ya kokawa manzon Allah tsananin talauci da ya dame shi. Wadiqal aishati, ko wadiqal ma'ishati, kuma da kuncin rayuwa da ya gallabe shi. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da shi, idza dakalta albayta, in dai ka shiga gidanka, fa sallim, kai sallama, in kana fihi ahadun, in akwai mutum a gidan. Fa in lam yakun fihi ahadun, in kuma babu kowa a gidan, fa sallim, kai sallamar, wa qira qul huwallahu ahad maratan wahida, ka karanta qul huwallahu ahad kafa daya. Maganin talauci ce. Fa fa'ala ar-rajul, sai wannan mutumin yaje ya aiwatar da wannan abu da manzo Allah ya umarce shi, shine fa fa'ala ar-rajul zalika. Fa adarra Allahu alayhi rizqa, ubangiji ko ya bude masa kofofin arziki. Hatta afaba ala jiranihi, har sai da arzikin yana so zuwa ga makotansa. Malaiki wa hiya sulusul qur'ani, ita ce dai surar da ake wa kirari da ɗaya bisan ukun alqur'ani, domin qur'ani ya kunshi manya-manyan sakonni guda uku. Sako na farko kadai ta Allah, sako na biyu koyar da yadda za a bauta masa, sako na uku bayanin makoma. Daka suratul ikhlasi ta kunshi kaso na farko na sakonni guda uku manya-manya da qur'ani ke dauke da su. Daka ana kiranta da sulusul qur'an, kuma duk wanda ya karanta ta manzo Allah ya tabbatar da cewa za a bashi ladan ya karanta izu 20 na alqur'ani. Malai ce wa tu'abbiru an sifatillahi ta'ala, kuma surar tana bayani ne dangane da sifofin Allah mai girma da buwaya. Fatan mu Allah ya bamu ikon karanta ta daidai, ya bamu ikon bayanin ta daidai, ya bamu ikon yin aiki da abin da ta kunsa. Mai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الإمام أحمد بن حنبل الله يكرمه رحمه دجنكي يا رويتو حديثي دغ أبي بن كعب Ubayyu dan Ka'ab Allah ya kara masa yadda yake annal mushrikina hakika mushrikai qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sun ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Muhammad ya kai Muhammad insib lana rabbaka ya mana salsalar ubangijinka domin su a aqidar su da dukan wanda yake bautawa wani abu koma bayan Allah to zaka samu abin da yasa yake wannan bautar salsalar shi abin bautar ko dai su ce annabi abin bautar su ya samo asali ne daga annabuwa ne ko dai dan sa ne ko jikan sa ne ko kakan sa ne ko mahaifin sa ne dukan wani abu da zaka gani ana bautawa koma bayan Allah ko ya dauki hankalin mutane ga buran kadaita Allah to wannan haka ne ko daga kafirai tsantsa ko kuma ga musulmin da suke riya cewa suna kamun kafa da wasu shehunne ko wasu waliyai to da haka idan ka kalli gumakan Larabawa dukkaninsu zaka gani in za a gaya maka salsalar su wasu manyan mutane ne haka nan zamanin annabi Nuhu gumakan da suka batar da mutane ya gusa da ya uka da nasara zaka ga manyan mutane ne dan wane ne jikan wane ko baban wane ne ko kakan wane ne ko makamancin haka to da haka su a aqida su Allah ma ya kamata a ce yana da salsala wanda su wannan kuma a musulunci abu ne wanda yake rusashe ko a hankalce domin a hankali idan ka ce abin bauta an haife shi to kaga kenan ba shine farko ba akwai magabacin sa domin duk wanda aka haifa to baban sa ya gabace shi to in ku haka ne ba shi ya kamata ya zama abin bautar ba sai dai uban to haka nan idan ka ce abin bauta ya haihu wannan ma tawaya ce domin ka nuna cewa yana bukatuwa zuwa ga da to shi ko Allah subhanahu wataala dawwamamme ne kadimi ne babu farko ga farau din sa kuma babu karshe ga karau din sa subhanahu wataala bai haifa ba kuma ba haife shi ba to da haka Allah subhanahu wataala sai ya saukar da wannan sura dan ta zama amsa ga wannan tambaya da aka yi wa annabi in siblana rabbaka ga ya mana salsalar ubangijin sa shin shi waye dan waye jikan waye waye haife shi sai Allah yake kulka ce da su Allahu huwa Allahu ahad shi dai Allah ahadun bal yake to kalmar ahadu a larabci daga wahadu take asalin alhamdar wawun ce wahadu ne yau da gobe ta sa aka mai da shi ahadu kamar yadda Nabigati Zubiyani yake faɗa ɗaya daga cikin mawaƙan jahiliya yake cewa ka anna rahali wa qad zala an-naharu bi nabizil jalil ala musta'nisin wahadin madadin ala musta'nisin ahadin da kalmar ahadu da kalmar wahidu malamai sun yi sabani akan shin suna da bambancin ma'ana ko kadin ma'anar su daya ce mafi yawan abin da yazo a qur'ani dangane da sifanta Allah shine kalmar wahid 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 wa ilahukum ilahu wahid wa ma umiru illa liyabudu ilahan wahida an gane ko وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ kaga wahid wahid ita tafiya waita to amma anan kuma sai aka kawo ahad to da ka imamu Fakhruddin Razi yace da wahid da ahad duk ma'anar su daya ne to amma imamu Al-Azhari daya daga cikin malaman lugar larabci kuma masana mufradat na Al-Qur'ani yace akwai bambanci tsakanin wahid da ahad wahid ana iya dora lissafi daga kansa amma ahad ba a iya dora lissafi a kansa zaka iya cewa ra'aitu wahidan wa thnaini wa thalathatan wa arba'atan har zuwa karshe to amma idan kace ra'aitu ahadan to baya yiwa kuma kace wa thnani ko wa thnaini wa thalathatan wa arba'atan zuwa karshe daka kamar in kace wahidu kana nufin ka kulle lissafi amma idan kace an kace ahadu kai kamar ka kulle lissafi amma in ka ce ahadu kamar ka bude lissafi ne shine bahaushe yake ma daya mafarin kirga ko to amma a ka'idar wahidu tana nufin lissafi ya fara ahadu tana nufin lissafi ya kare shi yasa malamai suka ce to kenan bambancin da ke tsakanin su koda duk ma'anar daya ce amma wannan yana nufin dayan da bai da na biyu wannan kuma yana nufin dayan da daga kansa za a iya samun na biyu na uku har zuwa cigaba shi yasa masu fassara Hausa bisa ga balaga idan suka zo fassara wannan ayar qul huwallahu ahad kace musu Allah tilo ne to ai tilo daya take nufi amma kuma ba ta ci gaba da lissafi wani daga cikin malaman mu Allah ya ji kansa da rahama Malam Yusuf Obaman Dawari yace duk mutumin da kaji an ce da shi wahidu da ahadu ya ce duk daya to bai gogo a soro ba amma in aka ce Allahu wahidun ahadun kaga wani sai yace Allahu Allah wahidun daya ahadun ma daya yace a'a sai dai kace Allahu wahidun Allah daya ahadun qal to an rufe lissafi ma'ana abin nufi Allah subhanahu wata'ala dai daya yake bai da uba ballantana ya zama nabiyin sa bai da da ballantana dan ya zama nabiyin sa subhanahu wata'ala dan haka shi daya ne qallun qal subhanahu wata'ala daka kulka ba su amsa kace da su huwallahu shikan Allah wa ahadun daya ne qal malaiti fa Allahu kalmar Allahu anan khabar khabar ce sai zama qul huwa sai zama huwa din mubtada kenan daka malaiti badalun minhu aw khabarun thani sai zama ko dai qul huwallahu mubtada da khabar ahadun sai zama mubtada a khabar athani shine malai ce alamun Allahu kalmar Allahu alamun suna ne na yanka lizzatil uluwiyya ko aliyya ko uliya suna ne na zati makadaici madaukaki na Allah kalmar Allahu suna ne daga cikin sunayen Allah kuma shine tushe da asali malamai suka ce dukkan wani sunan Allah ana gina shi akan Allahu amma shi Allahu ba a gina shi akan sauran ba za ka taba jin an ce arrahmanur rahimullahu ba sai dai a ce Allahu arrahmanu arrahimu an gane ko wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa almaliku alquddusu assalamu almu'minu almuhaiminu alazizu aljabbaru almutakabbiru subhanallahi amma yushriku huwa Allahu alkhaliqu albari'u almusawwiru lahu alasma'u alhusna duk lokacin da Allah zai bude jerin sunayensa sai ya bude da Allahu malamai suka ce kalmar Allahu suna ne na yanka na Allah shi kadai banda Allahu duk wani sunan Allah ana iya arawa wani amma sunan Allahu ne kadai ba arawa kowa zaka iya cewa Rahman kana nufin wani mai tausayi ba Allah ba tare da Allah shine shakundum ta fuskar tausayi zaka iya cewa Ar-Rahim kana nufin wani mai jin kai ba Allah ba tare da cewa Allah shine shakundum ta fuskar jin kai ka iya cewa A'la madaukaki wanda ba Allah ba tare da cewa Allah shine madaukaki daukaka mutlaka an gane ko to amma kalmar Allahu ba a arawa kowa saboda kadaituwar Allah subhanahu wataala da ita a matsayin sifa a matsayin suna subhanahu wataala da kuma yake fa huwa a'azamu asma'ihi ta'ala kalmar Allahu ita ce mafi girman sunayen Allah madaukaki wa ahadu ay fardu kalmar ahad tana nufin fardu tilo daya daya fi zatihi a cikin zatin sa wa sifatihi da sifofin sa wa af'alihi da kuma ayyukan sa malaiki wa hadha yujibu lahu ta'ala alwujud wassifat as-sam'iyya wannan yana tabbatarwa da Allah samuwa da kuma sifofin sa wadanda aka ji daga gare shi ta hanyar annabawan sa wa huwa as-sam'u wal basar wanda shine sifar ji da kuma sifar gani wal kalamu da magana wa ghairi hada walinta malaiki wal istisafu bi hadhihi al-azali kuma ubangiji ya sifanta da wannan sifa tun fil azal tun babun babu bata san kanta ba Allahu as-samad kuma dai Allah shine as-samad malaiki nan ma mubtada ne da khabar in aka ce as-samad malamai sun yi sabani wajen fassara kalmar as-samad wadan suka ce allazin taha ilayhi su'dudu wanda mulki da isa ta tike gare shi duk yadda ake fadar wani mai isa ne girma mai mulki da an ce Allah to an rufe magana domin isa ta kare ga Allah mulki ya kare ga Allah subhanahu wataala wadansu malaman suka ce kalmar as-samadu allazi yahtaju ilayhi kullu shay wa huwa la yahtaju ila shay wanda kowa yake da bukatar sa shi ko baya bukatar kowa ba wani abu da ya isa a duniya a sama ko a ƙasa ko a tsakankanin su wanda ya isa ya rayu ba da Allah ba amma shi ko Allah subhanahu wataala ya rayu ba da kowa ba kuma zai rayu ba tare da kowa ba domin duk wani wanda yazo duniya Allah ya tarar kuma haka zai tafi ya barshi subhanahu wataala wadansu malaman suka ce a kalmar as-samadu allazi la jawfa lahu wanda bai da ciki wato da Allah subhanahu wataala yake so ya gama bayi da garari ya hada su da aiki sai ya yi musu ciki duk wanda aka yi masa ciki an gama da shi bahaushe yake ciki a baka ka huta domin duk iyarka in cikin ka yake qurr to sai ka neman masa abinda zaka sa masa dan yayi maka shiru to Allah bai da ciki shi yasa yake wa huwa yut'imu wala yut'amu a wata qira'ar wala yad'amu shi ke ciyarwa amma shi baya ci domin shi bai da ciki subhanahu wataala da haka wannan kalmar as-samad shine fassarorin da malamai suke mata malaiki ay al-maqsudu fil hawa'ij abin nufi da bukatu ala dawami at-titr وذلك يوجب له الوهدانية وأنه كما ينا تبتر مسا دكا ايتكا والقدرة دئيكو والإرادة دنفي والعلم والحياة دئلمي درايوة والاتصاف بها في الأذل كما أبنجز ياسف أنسد كلمر أقصمد تم في الأذل لم يلد دكا اي ألا بهايفابا ما ليسي لانتفاء مجانسته دومن دا ألا يا هايهو تو دا أنسى ممي كما دشي na fatan gani domin ba yadda za a ce da bai dauki wani kama na ubansa ba ko kama ta fili ko kama ta boye ko kama ta halayya ko kama ta halitta a ce gawa ne dan wani ne amma ba su kama ta ko ina ba baya yiwa to ko da Allah ya haihu to da an samu mai kama da shi to ko abin da yasa ba a samu mai kama da shi ba saboda bai haihu ba shi yasa Allah yake korewa kansa kamanceceniya laisa kamislihi shay'un huwa samiul basir ubangiji da dai ba wanda ya kama da shi tare da haka mai ji ne shi kuma mai gani ne shi subhanahu wataala to kalmar lam yalid malamai suka ce a fakaice bayan sifanta Allah sifar take ko ayat take kuma mai da martani ne ga waɗansu wanda suka taɓa wa Allah karan tsaye na cewa ya haihu ala innahum min itkihim la yaquluna waladallahu wa innahum lakazibun ubangiji yace ku saurara ku jina daga kire da kajan arna da kafirai suna cewa wai Allah ya haihu Yahudawa suka ce Allah ya haihu dan kuma shine Uzairu. Nasara suka ce Allah ya haihu dan shine Almasihu ibn Maryam. Maguzawan kafiran Makka suka ce Allah ya haihu ƴaƴan kuma sune mala'iku banatullahi wal iyaz billah. Ma'ana dai duk waɗannan dangi na kafirai sun yi tarayya akan jinginawa Allah da tare da sun bambanta akan waye dan. Wa qalat yahudu Uzairu ibn Allah wa qalat an-nasara Almasihu ibn Allah. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم فكاجا سنجنجنا والله داك في الله يميد مرتني أنهم كما يتبتر ودكان صفا شيبه حيهبا في نمبائي دا a wani wajen ma yace anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba ta ya za a ce Allah yana da da alhalin bai da mata duk wanda kaji yana da da mata ke gare shi wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhul wa kabbirhu takbira sadaka lam yalid ubangiji bai haihu ba to sannan Allah subhanahu wa ta'ala yace wa lam yulad kuma shi ba haife shi ba to malamai suka ce Allah ya kore wa kansa haihuwa saboda waɗansu sun ce ya haihu to kuma me yasa ya kore wa kansa a haife shi alhalin ba a taba samu ba a tarihin duniya wani kafirin da yace an haifi Allah ba a taba ba har yanzu a ce ga wani yayi da'awar cewa shi ya haifi Allah ko yayi da'awar cewa Allah yana da mahaifi kuma mahaifin shine wani ba a taba ba to in haka ne meye hikimar fadar ayar sai malamai suka ce wannan shine abin da ake kira da uslubul hakim kai tambaya akan abu sai a baka amsar sa kuma a ƙara ma da tukuici wannan yana faruwa ubangiji yake yasalunaka anil ahilla kul hiya mawaqitu lin nasi sai yake wal hajj sai yake walaysal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha mutanen makka sun yi tambaya ne kawai akan jinjirin wata sai Allah yake kulka ce da su su jira-jiran wata mawaqitu lin-nasi alamomin sanin lokuta ne ga mutane wal hajj musamman aikin hajji ba amsa ta cika ba amma sai Allah ya ƙara da tukuici na amsa sai yace walaysal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa a fakaita abinda Allah yake so ya nuna musu ga abin da yafi muhimmanci ku yi tambaya akai amma ba ku yi ba ga ma na kuma da kuke tambaya ga amsar kuma ga dadi wani mutum ya zo ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da ruwan teku an san ba irin ruwan rijiya bane ba yana da zarfi yana da gishiri yana da launi na daban to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce huwa tahurum ma'uhu shi ruwan teku da kake tambaya akan sa duk da bambancin launin sa da ruwan rijiya duk da zarfin sa ruwan nasa ne tsarki ne to duk mutumin da bai san amsar ruwan teku ba da hukuncin ruwan teku ba to ko dan bai san amsa da hukuncin abin da ke rayuwa a teku ba wannan min babu aula to shine nan ma sai manzo Allah ya masa tukuicin amsa sai ya ce wahil awal hillu maitatuhu kuma matattan cikin teku halal ne ma'ana da dukkan wani abu da yake rayuwa a cikin teku kifi da ire-iren su idan sun mutu baka bukatar sai kayan ka ko in ka same su mushe baka bukatar sai kayan ka kawai ka ci haka Allah ya halatta maka idan ka wasu malamai suka ce wannan kawai ita ce hikima amma ba wani aka samu ya taba cewa ga wanda ya halicci Allah ba abu ya haifa Allah ba ballantana a ce nan kuma raddi ne ga ire-iren waɗannan dan ba a taba samu ba a duk duniya wanda ya taba da'awar cewa Allah yana da mahaifi to sannan sai malamai suka ce anan me yasa Allah ya gabatar da korewa kansa da kafin ya korewa kansa mahaifi alhalin mahaifi kake samu kafin ka haihu ko ba haka ba duk mutumin da kaga ya haihu a yau to shi sai da aka fara haifar sa sannan ya haihu amma me yasa Allah sai da ya fara cewa shi bai haihu ba sannan yake ba a haife shi ba me hikimar haka malamai suka ce saboda mai da hankali wajen ya bada ragi ga wa'ancan waɗanda suka jingina masa da amma in ba haka ba asali kamata yayi ka fara korewa kanka haifarka sannan ka korewa kanka da kanka kuma haihuwa ubangiji dai yace walam yulad Allah ba haife shi ba walam yakullahu kufuwan ahadun kuma da dai Allah madaukakin sarki bayi da tsara bayi da sa'a bayi da kini bayi da abokin tarayya kalmar kufuan ko ka karanta ta bil hamza kufuan ko ka kira karanta ta bil wawi biduni hamza kufuwan ko kuma kafa'atan duk ma'anar su ɗaya ne kufuan wa kufuwan wa kafa'atan ana nufin maqil adil shabih mumasil ubangiji bai da kini bai da tsara bai da sa'a bai da abokin tarayya malai shi ai mukafi'an wa mumasilan ubangiji bai da sa'a bai da mai tarayya da shi mai daidaito da shi yujibu lahul mukhalafa lil hawadith wanda wannan kadai ta isa ta tabbatar masa da cewa ubangiji ya saba da dukkanin fuskokin sabani da kamanceceniya da dukkanin wani farare kalmar falahu lahu da aka ce walam yakul lahu malai yake muta'alliqun bi kufu'an tana da alaka ne da kalmar kufu'an din wa quddima alayhi amma sai aka gabatar da lahu din akan kufu'an wanda asalin zancen walam yakun kufu'an lahu ne kufu'an din ita ce a gaba ya lahu kuma a ƙarshe ko a farko lahu a ƙarshe to amma da yake lahu din lamirin Allah ce dan girmamawa sai a gabatar da ita akan duk wani abu da ba ita ba a madadin a ce walam yakun kufu'an lahu kaga yanzu an gabatar da kufu'an akan lahu wanda lahu bamiri ne na Allahu to amma saboda girmamawa sai aka gabatar da lahu wanda lamiri ne na Allahu akan kufu'an wanda kuma shine ba shi ba shine malai ce wa quddima alaiha li'annahu mahattul qasad bin nafi domin shine kololuwar abinda ake so akai gare shi ta fuskar korewa wa ukhira sannan aka jinkirta kalmar ahadu aka kawo ta a ƙarshe alhalin ita ma a farko take wa huwa ismu yakun wanda ita ce suna na yakun da kamata ya ce walam yakun ahadun kufu'an lahu amma sai aka yi technicalities a gabatar da wani a jinkirta wani to shine malai yake kalmar ahadun din nan an jinkirta ta an kai ta ƙarshe ne an gairi an khabariha gabaran zuwan khabar dinta wanda khabar din shine kufu'an din ahadun kuma shine ism din sai malai yake riayatan lil fawasil ko lil fasila dan lura da ƙarshen ayoyin domin kamar yadda muka sha faɗa zaka ga kowace sura a Qur'ani akwai irin harafin da ayoyinta suke sauka da shi to in ka kuskure duk yadda ka canja wannan harafin ka dau na gaba ka kai baya to sai ka bata tsari da zubin ayoyin yanzu kaga suratul ikhlasi ko suratul qul huwallahu ahad ayoyinta da daldal suke karewa dalun dalun qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid ولم يولد ولم يكن له كفوا احد kaga ta kare da dalun 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 to amma da ace zaka ce walam yakul lahu walam yakun ahadun lahu kufuan to kaga ka bata tsarin harufan da ayoyin suke sauka da shi wannan shi ake kira da alfawasil karshen ayoyi dan a bambance tsakanin qur'ani da waka inda ba qur'ani bane waka ce sai a ce qawasi qafiya domin kafiya shine kalmomi masu baki daya masu zubi daya wanda suka zo a waka to shi ku qur'ani ba waka bane amma yana zuwa da kalmomi masu iri dai a ƙarshen ayoyi to amma duk da haka shi ba waka bane da haka dan a bambance tsakanin biyin ayoyi sai a ce da su fawasil waka kuma sai a ce da ita kafiya wannan shine ƙarshen fassarar suratul qul huwallahu ahad sai suratul falaqi wanda suratul falaqi ita ce sura ta 113 idan mai lissafi ya dauko na surorin alqur'ani mai girma daga sama malaki makkiyatun aw madaniyya suratul falaqi ta sauka a makka ko kuma ta sauka a madina bisa ga sabanin marwayata مالكي هي خمس آيات آيين تقدى بيرني وهي شره اتكارن بياني تكيه لما يستعظ منه بالله دنجني دد أبن دغاء يمطالي دشي أوجن الله من الشر ندكا دنجن شر الركا الذي في العالم والأندسكيش في الدنيا ومن أهوال مخلوقاته كما تعرض نيمان قلي دغ شر نهالا ين أبا بنها لتا واند الله يها لتا مالكي في فضلها قمد فللو لنتا أهاديث كثيرة أكوي حديثي سماما كتارين يوا شهيرة واند سنشهر سنبرن كاكا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المؤوذتين مازال صلى الله عليه وسلم يكسن تينا كرنتا سوروري قدابي ونيمان قلي ثلاث مرات صباحا ومساءا فو أكو كفا أكو أكو لساتي آدم ريشي سورة الإخلاص فلك إذا ناسي akwai sabani asali tsakanin jumhurin sahabbai da Abdullahi dan Mas'ud wanda za ku ga da yawa daga cikin waɗanda suke so su sanya wa musulmi shakka game da addinin su suna dauko wannan sabanin tare da cewa sabani ne wanda ya faru ya ƙare Abdullahi dan Mas'ud yana cikin sakatarorin Annabi masu rubuta wahayi lokacin da aka ce kowa ya kawo Qur'anin da ya rubuta daga Annabi da Ibn Mas'ud ya kawo nasa sai aka ga babu falaki da nasi aka ce me yasa baka sa su baiti ni ban taɓa jin su daga bakin Annabi ba to cewa ibn mas'ud bai taba jin su ba yana nufin ba qur'ani bane ba surori bane ba haka yake nufi ba domin a ka'ida bisa ga amana ba ka rubutawa sai abin da aka ce ka rubuta kuma kowa ya sani mun sha fada mun sha nanatawa na daga cikin hikimar da yasa manzo Allah yake da sakatarori da yawa saboda uzurrurruka ne yau da kullun da ke taso musu wanda zaka samu yayi tafiya wani yayi rashin lafiya dan kai tafiya ko kai rashin lafiya Allah ba zai daina saukar da wahayin sa ba to shi yasa a madadin tunda kai baka nan wani sai wakilce ka shi sai ya rubuta kuma a cikin sakatarori 100 na annabi 99 duk sun rubuta falke da nasu sun ce sun ji ta daga annabi dan ibnu mas'ud ya ce bai ji ba sai a yadda da maganar sa a rushe ta 99 wanda a cikin 99 na akwai wanda suka fi shi akwai wanda suke ta'annin sa akwai dan da ya fi da aka ko shi ibnu mas'ud da ya ce ba bai ji su daga bakin annabi a matsayin komai ba sai dai a matsayin qur'ani yace shi yaji annabi yana karanta su amma sai ya dauka kawai kalmomi ne na neman tsari amma ba ayoyin qur'ani bane shi yasa imamul qurtubi da yazo bayani sai yace ibnu mas'ud ya dauki falaki da nasu ne kamar kalmar a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq wacce annabi ya saba fadarta da haka shi sai ya dauka ba aya ba surori bane na qur'ani imamul bukhari ya kawo wannan ruwaya sannan ya tabbatar da shi kansa ibn mas'ud daga baya ya dawo ya daura ayin jumhurin sahabbai shi ma ya yadda falaki da nasu surori ne a cikin qur'ani to sannan imam ahmad dan hanbali ya kawo ruwayoyi masu tarin yawa da suke tabbatar da cewa falaki da nasu surori ne na qur'ani kuma manzon allah har ya karanta su a sallah wanda kai ka sani baya yiwa annabi yayi karatu a cikin sallah sai da me sai da qur'ani sai da qur'ani to a madadin haka ne ma malaman tafsiri sau da dama sukan kawo hadisi na Ubay dan Ka'ab wanda Ubay dan Ka'ab kowa ya san waye shi in bai fi Ibn Mas'ud ba to za su yi kankan kan wajen sanin Qur'ani domin yadda manzo Allah ya shaida cewa akwai Qur'ani daga wajen Ibn Mas'ud haka ya shaidar akwai daga wajen Ubay dan Ka'ab to Ubay dan Ka'ab yana fada yana nanatawa yana rantsewa yana cewa wallahi summa tallahi da kunne na naji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta kul ya qul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas kuma shi yace da nima in karanta su a matsayin surori na alqur'ani shine al-imam ibn kasir yake cewa rawal imam ahmad an zir bin hubaysh qala qultu li ubay bin ka'ab zur dan hubaysh yace nake da abdullahi dan da ubay dan ka'ab inna ibn mas'ud la yaktubu al-mu'awwidhatayn fi mushafihi ibn mas'ud ya ki ya rubuta falaki da nasi a qur'anin sa a matsayin surori na qur'ani فقال في أبي يتي أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني يتي والله ني إنا رنسي وا بمن كلمة أشهد أبن في إنا رنسي وا بإنا شيدا وا بمن من شانانا تكلم الشهادة تنازوها دمعنا رنس وا أنقاني كو فشهادة أهديهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله نشهد بمعنى نحلي هو الله يتي والله يشهد انك لرسول هو الله يعلم ان المنافقين لكاذبون الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا ولئن قتلتم لننصرنكم في الله يتي والله يشهد انهم لكاذبون ذاك شهاده تنزوا بمعنى الرنطوه فذاك يتي اشهد او اشهد ان رنطوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة من ذا الله صلى الله عليه وسلم أخبرني يا لابر تامن أن جبريل عليه السلام قال له ملائكة جبريل أمن شاء الله يقارى تبتها أقريش يا زويا شيء لشي قل أعوذ برب الفلك كشي أعوذ برب الفلك ما نايمة وها ينتا من ذا الله يشي فقلتها سين يفدا داك فقال أبي يشي في النبي يشي دني قل كيما كفدا فقلتها نيما سين فدا daka fa nahnu naqulu ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam daka inji ubay yace mu kan bazamu daina fadar abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada kuma yake mu fada ba to daka da ya dan uwa ko zaka ci karo da ire-iren waɗannan maha'inta masu kokarin kautar da musulmi daga addinin su masu kokarin sawa musulmi shakka akan addinin su waɗanda suke kokarin su soki qur'ani su soki sahabbai su nuna qur'ani bai cika ba babban sakon da suke so su isar da sun kama ka shakka a cikin Qur'ani sai sun gama da kai ololuwar abin da musulmi yake takama da shi shine mai Qur'ani to da an kama ka shakka a kansa an gama da kai to da haka in ka gaba da ire-iren waɗannan kuma suka gaya maka wannan to ka sani ga amsar da malamai suke ba su to da haka Ubangiji subhanahu wata'ala yake da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam kul ka ce da su a'udhu inna neman tsari bi rabbil falaq da ubangijin falak menene falak malamai suka ce falaku shine safiya kamar yadda Allah yake falikul isbahi waja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamar husbana an gane ko wadansu malamai suka ce falak shine dukkan wata kwaya da take fasa kwanso ta fito inna Allah falikul habbi wan-nawa yukhrijul al-hayya min al-mayyit wa mukhrijul al-mayyita min al-hayy to da haka wadansu malamai suka ce falak ana nufin dukkan halitta falak ana nufin a'a asba ma'ana ka nemi tsari da ubangijin safiya min sharri ma khalaqa daga dukkan shi makanta ba bismillah
bismillahir rahmanir rahim wal a'udhu bi rajjil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
وبنجد يا شيخ قل كتي أعوذ إنا نيمان صري برب الفلك إذا أبنجد فلكي هو دي سافيا وكما دكا نوة حلتا دا ألا مأوك كنسل كيا حلتا دا كشيني أبن دا أكي نفي دا الفلك ما ليش أصبه أنا نفن أصبات إيه دا كشين فسرو رندا ما لما يسكي min sharri ma khalaqa daga sharrin dukkan abin da ya halitta min haywanin na daga dabbobi mukallafin wa ghayri mukallafin wanda aka dora wa takalifi da wanda ba a dora ba domin kun san hatta dan adam ana ce da shi haywan dabba bambancin dabba ta dan adam da dabba ta sauran dabbobi shine hankali dabba ta dan adam an dora mata nauye na shari'a dabba ta sauran halittu ba a dora mata haka ba wallahu khaliqu kulli dabbatin mimma فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق ما يشاء يخلق الله ما يشاء وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء فذاك دي دبة أنا نفن بك نوة هالتا حيوان أنا نفن بك نوة هالتا sawa'an mai magana da wacce ba ta magana to kalmar ma khalaqa abinda Allah ya halitta ta kunshi dukkanin halittu na dan adam da wanda ba shi ba duk da an yi ta'biri da lafazin ma wanda ma ana amfani da shi ne ga abinda bai da hankali to amma malamai suka ce wannan min babu taglib ne saboda halittun da ba su da hankali halittun da Allah bai dora wa nauyin yinayi bari na bari ba sun fi masu hankalin da aka dorawa domin idan ka kalli duniyar da muke rayuwa a cikin ta kadai halittun da Allah ya dora wa nauyi biyu ne mutum ne da aljan shi yasa ake kiran su da sakalaini masu nauyi biyu nauyaya biyu sanafurugu lakuma ayyuha as-saqalan sanafurugu lakum ayyuha as-saqalan khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marij to wadannan biyun su ne wadanda Allah madaukin sarki ya dora wa nauyi to idan ka cire biyu kuwa halittun Allah suna da yawa a wannan duniya shi yasa Allah ke inna aradana al-amanata على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أنت سما تتعوك أمانة تكي قصة تتعوك تكي دوها صوب شوي فككي سيئا أدن يتعوك to kaga kowanne sati za a yi ɗaya da hudu ai hujjarin jaye ɗaya to da kan ma din anan an rinjayar da bangaren su marasa hankalin waɗanda ba a dora wa nauyin ba akan masu hankalin da aka dora wa nauyi to amma hakan baya cire shi dan adam din duk da yana da hankali min sharri ma khalaqa daga dukkan sharrin abin da Allah ya halitta mutum ne aljanne dare ne rana ce tsuntsaye ne a sama duwatsu ne ƙwari ne ko ma menene duk wani abu da Allah ya halitta to hakika ta nemi tsari daga sharrinsa to wannan ya tabbatar da cewa dukkan halitta tana da sharri kenan ko shakka babu domin Ubangiji ya tabbatar da wannan cikin fadinsa wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kada aflaha man zakkaha wa kada khaba man dassaha Ubangiji ya yi rantsuwa da rai da wanda ya halicci rai ran ana nufin ta komai ta dukkan wani mai rai to sai Allah yake fa alhamaha ya kimta wa ran fujuraha fajircinta wa taqwaha da tsoron Allah ta duk wani dan adam da ka sani a zuciyarsa akwai akwati biyu akwatin tsiya da akwatin arziki akwatin sharri da akwatin alheri to amma sai dai wani akwatin alherin sai ya ta zuba adashi a ciki to sai zama adashin alheri ya fi adashin sharri a ransa wani kuma in Allah ya yi masa gaban katari sai zama akwatin alkhairi ya fi cikawa da ayyukan nagarta to sai zama alkhairin sa ya rinjayi ne sharrinsa shi yasa Allah ya ce kada aflaha man zakkaha lalle wanda ya tsarkake zuciyarsa daga sharri ya yawaita ayyukan alheri ya rabauta wa kada khaba man dassaha duk kuma wanda ya daukaka zuciyarsa da sharri yayi karancin ayyukan alkhairi to wannan kuma ya cutar da kansa da kansa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya auri mace sai ya dafa goshinta sai ya ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi kuma in yayi sabuwar dabba kamar yanzu kace yayi sabuwar mota yayi saban abin hawa nan ma sai ya dafa shi masa wannan addu'ar Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi ana ya Allah ina roƙon alherin wannan halitta taka da alherin da ka halicce ta da shi ina neman tsarin ka daga sharrin wannan halitta taka da sharrin da ka halicce ta da shi akwai sharri na asalin halitta akwai kuma sharri wanda mutum yazo ya tsoruwurta ya kwaikwaya a duniya to haka nan hatta riga haka zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in zai sa riga sabuwa da ma wacce ya saba sawa yau da gobe sai mata addu'a Allah ka bani alherin wannan riga da alherin da kai ta da shi ka tsare ni daga sharrin wannan riga da sharrin da kai ta da shi wani zai mamaki ce to riga tana da sharri tana da shi ma in ta yage ta zuban ma da kudi fa ba sai ka gwamnati baka sa ta ba nawa ne mutumin da rigarsa ce ta cukuyo shi ta jefa shi a bala'i ka je ka tambayi mutanen da suka game da hadari wajen tada injin tahuna injin markaɗe rigarsa ta cukuyo shi wani adaji ana tafiya an gifta bishiya rigarsa ta makalkalo bishiyar ta fusgo shi kar wannan ba sharri riga ba ne Allah ka tsare mu da sharri riga ku kawo riga tana da sharri ai ko mai rigar shi ma zai yi sharri da haka kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa daga dukkan sharrin abinda Allah ya halitta wa min sharri ghasiqin idha waqab kuma ina neman tsari da sharrin ghasiqin dare idha waqab idan ya shigo kalmar ghasiq mafi yawancin malamai sun fassara shi da al-layl an gane ko ghasiq suka ce dare ake nufi idza waqaba abin nufi idan ya shigo duk da cewa Allah madaukakin sarki ya ce aqimis salata liduluki shamsi ila gasaqil layl akan ce gasaqil layl ana nufin tsakiyar dare kuma akan ce gasaqu ana nufin shi daren kansa to anan dai kalmar ghasiq ana nufin al-layl idza waqaba kuma bi ma'ana idza dakala malai ce ai al-layl idza azlama ana nufin dare yayin da ya tsala yayi duhu malamai suka ce domin dare in yayi duhu akwai sharri a cikin sa duk wani mugu da ka sani wannan lokacin yake jira ya shirya takidi ya shirya mugunta ya shirya zalunci masu shan cin naman mutane a lokacin suke cin karan su ba babbaka masu shirya makircin da za su fatar da bayin Allah a lokacin suke walanke luwarsu shedanu ma a lokacin suke shilloriya suke abin da suka ga dama suke baje kolin su to kuma dare ko babu komai ma a cikin sa shi kadai yana da kwarjini yana da tsoratarwa ba za ka gane haka ba sai ka tashi tsakiyar dare ka ji gari yayi it ba gida gaba ba gida baya ba wani motsi to kai ka san ko akwai muzuruwai ko ba fada da wawan kallo kamar maza tana ga muzuru dare kadai in aka ce da kai wani da daddare karfe 2 taso daga waje kaza zuwa waje kaza ko da kudi wani lokaci ba za ka iya zuwa ba ko ba komai kuma dabbar da zaka ganta da rana bata tsora ta ka ba in ta shiga dare sai ta tsora ta ka yanzu da rana sai a zo a buga ganga a kunnan ka baka firgita ba amma da daddare sawun takalmi sai ya tsoratar da kai to kaga dare yana da sharri da haka min sharri ghasiqin idza waqab da sharrin dare a lokacin da ya tsala wadansu malaman sun ce ghasiq ana nufin abin nan wata domin in dare ya dare musamman a tsakiyar wata to kuma wata yana bacewa in wata ya bace to dare duhun sa yafi kankama da haka a wannan lokaci yafi ban tsoro shine malai ke awil qamar idza gaba ko kuma wata idan ya buya fatil laili takhruju sibau malai ce a dare ne zakoki suke fitowa min ajamiha daga kunzuminta daga ramun mukanta daga abin nan dinta ko gunanta idan aka ce sibau dukkan wata dabba mai farauta mai cin nama zaki yana ciki kura damusa da dukkan dangogin su wal hawamu da dukkan wasu kwari mugga min amakiniha daga ramun mukansu da daddare suke fitowa wa yaqwa ahlu sharri a cikin dare ne mugayen mutane suke samun karfi alal utuwi wal fasadi bisa ga ketare iyaka da yada barna a duniya wa kana ahlu raidi washururi yatahayyanuna wajbat al qamari mutanen banza da masu nufin sharri ga al'umma sukan kirdaji da kintati lokacin da wata ya buya a tsakiyar dare to a lokacin sun san duhu ya kankama dan su fito su sharri wa qila aw ni qawlan an ce al ghasiq abinda ake nufi da ghasiq kullu hajimin yadurru ka'inan ma kana duk wani mai afke wanda yake cutarwa ko ma wane ne dabba ne ko mutum ne min qawlihim daga fadin larabawa da suke cewa ghasaqatil qurhatu idza sala sadiduha mugunya ko jambo ya fashe idan mugunyarsa ya zama tana zuba to da ka nemi tsari dai daga dare da dukkan abin da ya kunsa na sharri wa min sharrin nafasati kuma kace ina neman tsari daga sharrin annafasat sune as-sawahir matsafan mata tamfutu wadanda suke tsafi asalin tsafi sana'ar mata ce asalin bokanci da duba sana'ar mata ce domin sana'a ce ta ci ma zaune sana'a ce ta mutuwar zuciya to daka a lokacin da mutane zuciyarsu bata mutu ba maza ba sa bokanci maza ba sa tsafi saboda su suna da karfin su fita su nema su fita su noma su yi faskare da sauransu to daka mata inci ma zaune sune asalin matsafa shi yasa a ayar neman tsari daga sharrin matsafa sai aka ce daga sharrin bokaye mata saboda asali sana'a suke to amma yau sana'ar bokanci maza sun karba kamar a da ne a ce gulma sai mata amma yanzu fa had da maza wani namijin ya zauna ya shirya maka gulma ko tsohuwar karuwa ƙarshe kenan magajiyar karuwai da haka wannan yana daga cikin lalacewar duniya da lalacewar al'umma abubuwan da da maza ba sa yi yanzu su dawo suna yi kuma na ƙasƙanci ba ma na cigaba ba inda wani abu ne a zo a gani na cigaba maza suka karɓa daga hannun mata to sai a yaba amma maza su karɓi sana'ar mata kuma sana'ar matan ma matan ma na ƙasa na koma baya to an lalace wani mai hikima ya ce wa ma ajabun annan nisa'a tarajjalat walakinna ta'anisur rijali ajibu ba abun mamaki bane in mace ta koyi namiji ita ɗaukaka ta samu amma abun takaici namiji ya koma kwaikwayon mace ƙasƙanci ya samu koma baya ya samu da haka dai sana'ar tsafi da bokanci sana'a ce ta mata kuma sana'a ce da take nuna mutuwar zuciya da kuma rashin himma da kokarin neman na kai malai ce as-sawahir ana nufin masu duba tamfusu fil uqadi waɗanda suke yin busa a cikin kulle-kulle shi asali tsafi da bokanci da barbaru ne matsafi ko boka ba zai taɓa gaya maka lazimi ko wurdi ko laƙanin da yake yi maka ba sai dai ya zo ya ta motsa baki ya ce addu'a yake maka saboda dabara ce ba gaskiya ba ne ba in ya bari ka ji za ka raina shi da haka sai a zo a ce maka ga maganin karaya ga maganin kaza ga laƙanin kaza amma ba za a faɗa maka shi ba shi kaɗai ya sani wannan shi ne asali tamfutu fil uqad wanda za su yi wani ƙulle-ƙulle sai ka ga suna motsa baki suna tofawa a ciki malai ce allati ta'qiduha fil khayti ƙulle-ƙullen da suke yi a jikin zare tamfuku fiha bi shay'in taquluhu sai kaga suna busa wani abu a cikin sa da wani surkullen zance da suke yi min ghairi riqin ba tare da sun hada da yawo ba asali tofi ba a hadawa da yawo busa ce kawai iska ce ake hurawa سيما ليتي روى النسائي عن أبي هريرة إمام النسائي رويته لك أبو هريرة ألا يكارم سيدا قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي من أقد أقدا دون دي قل ونقلي ثم نفس فيها سنية هراء تكنسا كويبو ساء تكنسا فقد سهرة كو سهرة حقيقة يا إساتي ومن سهرة كو سهرة دون دي إساتي فقد أشرك يا إشركة ومن تألق بشيء وكل إليه دون دي راتي وانا أبدا جن أبن زي قري شي سي الله يبشد أبن لا يكا قل لا كان جن ذات كاري كا سي الله يكتدق حنيك في بكد لا يكا أنجاني كو فأبن دون يكي نفي شي إساتي باتي أن ينك وانا أبدا ko wani abu ka kulla kana ganin kai wasa kake ka hura to kai fa tsafi kuma duk wanda yayi tsafi sunan sa ne mushriki yayi shirka duk kuma wanda yayi shirka ya hada Allah da wani wajen neman wani abin da ake nema a wajen Allah a wajen wani to Allah zai bashi da wannan wani Allah zai fita hanyar sa da haka mala yake wa man ta'allaka manzala yake wa man ta'allaka bi shay'in wukila ilayhi sai ce wala yukrahu an-nafsu amma kada ka ji wannan hadisi ka dauka tofi haramun ne ko laifi ne a'a inda ruqya musamman a yayin yiwa mutum ruqya shine tofi irin wanda shari'a ta zo da shi qala muhammad ibn al-ash'af muhammad dan ash'af yace zahaba bi abi ila aishata radiyallahu anha wata rana babana ya tafi da ni zuwa wajen nana aisha Allah ya kara mata yadda wa fi aini ko ainayya su'un a lokacin idon duna na guda biyu ko ɗaya daga ciki ya kamu da matsala ina ciwon ido faraqatni sai na Aisha ta yi mun tofi wa nafasat kuma ta yi mun busa a ciki da haka ba wai busar ita take mai da abin tsafi ba manufar busar abin da aka karanta wajen busawar shi yake mai da busar laifi amma malami zai karanta Qur'ani ko ya karanta ayoyin Qur'ani ko ya karanta hadisai addu'o'i tabbatattu ga manzo Allah yayi tofi da su ba laifi wannan boka ma zai yi tofi kaga shi tofin boka shine haramun wanda shi surkulle ne da kiran sunayen aljanu da waɗansu abubuwa wanda shari'a bata yadda da shi ba ubangiji yace wa min sharri hasidin kuma ka nemi tsari daga sharrin mai hasada idza hasada idan ya tashi yin hasada ai azhara hasadahu in ya bayyana da hasadarsa wa amila bi muqtadahu yayi amfani da abin da ta kunsa malaiki wa zikru salasati ash-shamil ambatan abubuwan nan guda uku shafin dunne laha ga dukkan abin da aka bude da shi na ma kalaka na ambatan abin da Allah ya halitta an gane ko ba'dahu da abubuwan da suka zo baya li shiddati shariha saboda tsananin sharrinta ma'ana a farkon sura Allah ya ce min sharri ma kalaka daga dukkan sharrin abin da aka halitta to ai an gama magana komai ya shiga kuma me yasa aka ware waɗannan gasikin idza waqaba naffasati fil uqadi hasidin idza hasada saboda waɗannan ko a cikin masu sharrin na daban ne sannan malamai suka ce wannan ayar tana tabbatar da akwai hasada kuma mai hasada yana da sharri to amma sharrin mai hasada baya tasiri sai in yayi aiki da hasadarsa ku gane bambanci tsakanin sharrin matsafi da sharrin mai hasada shi mai tsafi ba a ce min sharrin nafasati idza nafasa ba amma shi mai hasada sai aka ce min sharri hasibin idza hasada suka ce saboda shi matsafi da ya fara tsafi to tsafin nan sai ya cutar da wani shi tsafi ba a yin sai ya tafi a banza ko ya cuci me shi ko ya cuci wanda aka yi wa dole ne sai yayi ɗayan biyu domin ko da kayi tsafi tsafin bai cuci wani ba to kai da kai ya cuce ka walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq wa yata'allamuna minhuma ma yadhurruhum wala yanfa'uhum da kayi tsafi ka cuci kanka ya rage kuma in Allah ya ga dama wanda ka nufa da tsafin shi ma tsafin ya je ya cuce shi amma shi ko mai hasada in ba tashi yayi wajen aiwatar da hasadar ba hasadar ya bar ta a zuciyarsa to ba za ta cutar da kowa ba yanzu wani zai ganka da wata ni'ima da Allah ya maka ya ji ba daɗi dan ya ji ba daɗi ni'imar ba za ta tafi ba amma idan ya fara bin hanyar da zai cutar da kai to a lokacin hasadar za ta cutar da haka shine bambancin idza hasada da aka kayyade da hasidin anan a wajen neman tsari da shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan nemi tsari da sharrin mahasada kai ba shi kansa ba hatta ƴaƴansa yara kanana waɗanda ba sa iya magana yana nema musu tsari daga sharrin mai hasada wa izuka bi kalimatil lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma aynin lamma shine hasidin idza hasada wannan shine karshen tafsirin suratul falaq sai suratul nasi suratul nasi ita ce sura ta 114 idan mai lissafi ya dauko na surorin alqur'ani mai girma daga sama suratul nasi adadin ayoyinta guda 6 ne wa ayatu hasitun ayoyinta guda 6 ne مالا يتي وهي ست آيات وهي مثل السورة التي قبلها كمر سورة تقبع تتني بل ما إرؤوة تتي تقوي إن تتي والفرق بينهما كأي بمبنش لكي تكانن أن الأولى إتتفرقون استعاذة من الشرور نيمان قري نيدك دكا دنج شروري المضرة ما سوشو تروى في الأبدان مصمم قمد قمججكي أما وهذه إتكما ونا من الشرور نيمان قري نيدك دكا دنج شرورك المضرة ما سوشو تروى في الأرواح قري أنغاني فو كما دا من أدن أبو قدابين يهي يشي قمججكي سيكما مي ري ري فذاك قل أعوذ برب الفلك نيمان قري دكاريا دجكي قل أعوذ برب الناس نيمان قري دكاريا أما كما قري wanda kamar yadda hadisi ya tabbata sababin saukar waɗannan surori guda biyu sihiri akai wa annabi tsafi akai wa annabi kamar yadda hadisi ya zo cikin sahih al-bukhari daga nana aisha wani mutum ne ana kiransa da suna labid ibn al-a'sam shi ba yahude ne ya kware wajen tsafi daman tsafi asali sana'ar yahudawa ce daga wajen su aka kwaikwaya to sai yake so yayi tsafi ya lalata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cutar da shi yayi masa absur kullun da zai taba hankalinsa shikenan wai a huta da shi to shine yaje ya samu matajin kan annabi da kuma ragowar gashin da ya makale a jikin matajin kan yaje ya hada sai kulli guda 11 kuma aka je aka samu wata rijiya aka shiga kasan ruwan rijiyar aka binne aka dauki dutse aka danna waje to shine nana Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wani yanayi da muka kasa ganewa muka gadi ya canja wani lokaci yace yayi Abu Al-Halim bai ba ni ta musu da shi wata rana yana kwance sai Allah ya turo mala'iku guda biyu suka zo daya zauna a daidai kansa daya zauna a daidai kafarsa sai suke hira dan su gaya masa matsalarsa kuma su bashi waraka da aka dayan yace me ya samu mutumin ne sai yace fa huwa madbubun tsubba akai masa man tabbahu waye masa sai yace Labid ibn al-A'sam da me ya masa yace mishtatun wa mashitun matajin kansa ne da ragowar gashin kansa ina aka sa a rijiya kaza to shine manzo Allah ya tashi cikin fara'a to shine kai a ƙarshe sai mala'ika ya karantar da shi waɗannan surori guda biyu masu ayoyi guda 11 kowace daga ciki a matsayin makari na kulli ɗaya daga cikin kullukan da aka yi masa nasiri guda 11 to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya farka bayan an gama masa ruqiya da su sai yake dariya yana fara'a yake gaya wa nana Aisha Allah ya warkar da ni kinji abin da ya faru to a ƙarshe manzo Allah ya tura sayyidina Ali da Miqdad suka je rijiyar da aka yi binni din suka tara ruwan rijiyar gaba ɗaya ya rikide ya zama kamar ruwan lalle ya canja ya yi ja manzo Allah ya sa aka shiga aka hako aka ciro aka zo aka kona nana Aisha ta ce me yasa ba za ka dau mataki akan wanda ya maka ba yace a'a tunda dai Allah ya warkar da ni magana ta kare bana ta ukunna wata wata fitina a cikin mutane domin da manzo Allah ya ce a cikin yahudawa duka a wannan lokacin billahi ne jiba wanda zai rage ɗaya daga cikin su sai dai wanda Allah ya kaddara masa yana da sauran shan ruwa to daka dai wannan shine sanadiyar saukar waɗannan surori guda biyu surorin ruqya surorin neman tsari surorin waraka da kuma da yake wali zalika kanat listi'azatu fiha bi asma'illahil muta'addida shi yasa neman tsari a cikin su yazo da sunayen Allah mabambanta ita suratul nas kenan al-mudafa ila an-nas kuma duk sunayen an jingina su zuwa ga mutane min sharri shaytani daga dukkan dangin sharri na shaytan fatan ma Allah ya bamu ikon karanta ta daidai da bayanin ta daidai ya bamu ikon yin aiki da abin da ta kunsa ne Allah ya ce
bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
bayan bismillah Allah madaukakin sarki yace kul ka ce a'udhu ina neman tsari da rabbin nasi da ubangijin mutane malai ce ar-rabb abinda ake nufi da rabbu huwa man lahu mulkur rizqi shine wanda yake mallakar wuyan bawa wa jalbul khairati kuma shine wanda yake iya kawo alheri shi ake kira da rabbu an gane ko da ka fa rabbun nasi huwa khaliquhum wa malikuhum da ka in aka ce rabbun nasi ana nufin mahalicin mutane sannan kuma mamallakin su an gane ko to sai dai kalmar rabbu a larabci ana iya gaya wa wani kuma ana iya gaya wa Allah ana iya gaya wa mai gida a ce rabbul baiti ana nufin mai gida kaman mace ta gaya wa mijinta ko kuma yaro ya gaya wa ubangidansa shi yasa wani mai hikimar waka yake idza kana rabbul baiti bidduki dariban fashimatu ahlil baiti kulluhum raqasu idan mai gida ya zama mai kida da kalangu to dan yaran gida sun tashi da rawa ba abun mamaki bane ba barewa ba ta gudu dan ta yi rarrafe kaifa ma yakunu al murabbi yakunu al murabba to da haka kalmar rabb ana iya gaya wa Allah ana iya gaya wa nan Allah abinda kawai ke tantance rabbu din shine wanda aka yi idafar ta zuwa gare ta idan aka ce rabbuha ubangijinta ana nufin mijin mace shine a hadisin jibrilu anta lidal amatu rabbaha ko rabbataha shine ku yanga ta haifi ubangidanta wanda wasu malaman sun fassara da miji wasu malaman sun yi ta fassara ta daban to anan kaga kenan da aka yi idafa aka ce rabbun nasi ubangijin mutane kaga Allah ake nufi domin babu wani rabbun nasi in ba Allah ba subhanahu wataala da aka kace ina neman tsari daga da ubangijin mutane kenan wannan ya nuna neman tsari da wa ake yi da Allah al-isti'azatu neman tsari yana daga cikin haƙoƙin Allah neman tsari da shi ba a neman tsari da kowa in ba Allah ba wa imma yanzaganka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun wa idha qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi min ash-shaytani ar-rajim alarji akan ce isti'aza neman tsari liyaza neman alheri liyaza kai kanka inda zaka samu alheri iyaza gujewa da kanka daga inda sharri zai iya cimmaka shine mutanabbi yace ya man a'udhu bi aluzu bihi fi ma u'amiluhu wa man aluzu bihi wa man a'udhu bihi fi ma uhadiruhu la yajburu an-nasu azman nasu azman an takasiruhu wa la yajiduna azman an tajabiruhu yace ya man aluzu bihi ya wanda nake fakewa da shi fi ma u'amiluhu cikin abin da nake fatan samu wa man a'udhu bihi kuma dai wanda nake neman tsari da shi fi ma uhadiruhu cikin abin da nake tsoro la yajburu an-nasu azman an takasiruhu mutane ba su isa ba su kari su daura kashin da ka karya wala yahiduna azman an tajabiruhu kuma ba su isa ba su daura kashin da ka kansa kare kashin da ka daura to da haka dai kalmar isti'aza tana nufin neman tsari bi rabbin nasu da ubangijin mutane malikin nasu mamallakin mutane to kaga wannan ma suna ne nabi daga cikin sunayen Allah dan dai a dade tabbatar maka da cewa neman tsari ba a yi sai da wa sai da Allah ilahin nasu abun bautar mutane malaice sifatani da malikin nasi ko malikin nasi da ilahin nasi sifofi ne guda biyu utifa au aqafa bayani au aqafa bayanin ko kuma adafi ne guda biyu na ƙara bayani da sharhi na kalmar rabbun nasi da ya gabata malaice wa uzhira almudafu ilayhi fihi ma an bayyana da abin jinginawar zuwa gare shi a cikin su guda biyu aka ce malikin nasu aka ce ilahin nasu duk lafazin nasu nasu din ya fito a madadin an fade shi a baya anan da ba sai an maimaita ba da aka ce kul a'udhu bi rabbin nasi to a ka'idar larabci zaka iya ci gaba da fadar sunan ba tare da ka maimaita mudafin ilayhi ba zaka iya cewa malikihim ilahihim a madadin malikin nasu ka maimaita nasu din ilahin nasu ka sake maimaita nasu din tunda ka riga ka fade shi a farko a wajen rabbun nasi malaike ziyadatan lil bayan abinda yasa akai hakan dan a dada fito da bayani ne fili li'annahu qad yuqalu li ghayrihi rabbun nasi domin ana iya gaya wani ba Allah ba a ce rabbun nasi ka qaulihim kamar fadin su ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liyabudu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu wa ta'ala amma yushrikun da ta ubangiji subhanahu wa ta'ala yake sun riki wadansu arbaban iyayen giji kaga kenan ana iya gaya wani rabbu ba Allah ba domin har Allah da kansa ma yake wasu sun rike arbab jam'i ne na rabbu malaike wa kad yuqalu aiban kuma haka nan ana iya fada har ila yau malikin nasu a ce wani malikin nasu wa amma ilahin nasu amma kalmar ilahin nasu fa khasun wannan take banta ga Allah la shirkata fihi babu tarayya a cikin ta malaike fa ja'ala ghayatan lil bayani da haka shi yasa ta zama ita ce ta karshe makurar zance wacce daga ita babu ci gaba wa fi zalika cikin wannan salo na zubi at-taraki akwai hauhawa min al-adna daga kasa kasa ila al-a'la zuwa sama sama an fara daga rabbu wanda rabbu bai kai maliku ba aka je maliku maliku kuma bai kai ilahu ba kaga an fara daga kasa kasa kenan an yi sama shine malaike wa nabbaha bi sifati salasa ubangiji yayi fadakarwa da sifofinsa guda uku anan ala maratibi ma'rifatihi bisa ga matakan sanin sa fa innahu domin shi Allah yustadallu bin ni'ami ala rabbiha matakin sanin sa na farko ka gane ni'imomin da yema wanda ni'imomin su za su nuna maka ubangijin su an gane ko to wannan shine matakin farko na sanin Allah shine mala yake kuma yutaraqqa sannan sai mutun ya hauhawa ila an ya tahaqqaqa ihtiyajil kulli ilayhi har a ƙarshe ya gane cewa duk kowa a duniya yana bukata zuwa ga Allah shine ya kai matsayin ilah domin ilahu wanda kowa yake bukata gare shi amma shi kuma baya bukatuwa zuwa ga kowa mala yake fa ya'lamu annahu al-maliku daga nan zaka san cewa Allah shine mamallaki kuma yusaddadu bihi ala annahu al-mustahiqu lil ibada sannan daga ƙarshe kuma ka gane cewa bauta Allah kadai shi ya cancance ka ubangiji yace min sharril waswasi ka nemi tsari daga sharrin al-waswas mai yawan sanya waswasi ai ash-shaytan wanda shine shaydan shaydan shine al-waswas al-waswas suna ne daga cikin sunayen shaydan ko sifa daga cikin sifofinsa domin kalmar waswas din shine jefa waswasi dai da muke fada wanda jefa waswasi aiki ne na shaydan wanda ya fice da shi fa waswasa lahum ash-shaytanu fa waswasa ilayhi ash-shaytanu alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi daka shine dai ash-shaytan daka al-waswasa aiki ne na shaydan daka al-waswas kamar ismul fa'il ne ma'a mubalaga ne yawan sanya waswasi daka shaydan shike sanya waswasi sannan kuma yana yawaita yin haka mala yake ai al-waswas ismun min asma'ish shaytan ko kuma ash-shaytan sumiya bil hadath li kasrati mulabasatihi lahu an ambace shi da waswasi saboda yawan aiwatarwa da yake yi da waswasi din zuwa ga zukatan mutane to sannan al-khannas al-khannas ita ma sifa ce ko suna daga cikin sifofi da sunayen shaydan ma'anar khannas me narkewa ya bace ya sulale domin yana daga cikin dabi'ar shaydan yazo yayi barna kuma yanzu da an neme shi a rafa an gane ko kamar yadda Allah subhanahu wataala ya tagaya mana lokacin da aka fito yakin Uhud mutanen Makka shaydan shi ya zugo su yakin Badar kai yace da su ku taho la galiba lakum al-yawma minan nas wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibaihi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la taruna inni akhafu Allah rabbal alamin sai Allah yace kamasali shaytani idh qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbal alamin to da haka yana daga cikin dabi'ar shaytan ya saka ya zuga ka ya injiza ke ya kai maka injiza mai kan turuwa ya baka karfin gwiwa da zuga ya kada maka gangi na iblisanci dan ya kai ka ya baro ka kana zuwa wajen aikin barnar sai kuma ka neme shi ka rasa ya gudu to wannan shine ma'anar khannaz mai sulalewa mai narkewa kamar yadda in an zuba gishiri ko sukari a cikin ruwa zaka neme shi ka rasa ya bace tare da yana cikin ruwa amma ya narke ya burwa to wannan shine ma'anar khannaz malamai suka ce abin da ke jawo narkewar shaydan da bacewarsa shine ambaton Allah da zarar shaydan ya taso maka kana ambaton Allah sai ya gudu Allah yake da zarar ana kiran sallah shaydan yana guduwa ya gudu yana ihu yana kururuwa har yana tusa saboda tsabar guduwa da tsoro da firgici saboda kaifin ambaton Allah da tasirin haka a zuciyarsa amma da an gama kuma sai ya dawo ana fara iqama nan ma sai ya sake guduwa shi yasa Allah yake gaya mana duk lokacin da muka ji wani abu na shaydanci ya fujiro mana to mu isti'aza wata rana manzo Allah ya ga waɗansu mutane biyu suna fada ɗaya hankalinsa ya tashi jijiyar wuyansa sun fito idansa ya jajir alamar ya fusata ya kure malejin fushi abin da ya rage kawai ya dau makami ya ta'addanci sai manzo Allah yake da wani na san abin da inda ya fada yanzu zai ji abin da yake ji ya tafi da gare shi sai aka cewa annabi me zai faɗa yake ya ce a'udhu billahi ana zuwa aka gaya masa ka ce a'udhu billahi yana faɗa sai aka ga kamar wuta an watsa mata ruwa jikinsa ya sanyi sai manzo Allah ce damin shaydan ne ya shiga jikinsa yake so ya ingiza shi ya zuga shi ya kai shi ya baro shi to wannan shine ma'anar al-khannas min sharril waswasi daga sharran mai yawan sanya waswasi al-khannas mai bacewa mali ce li annahu yaqnusu domin yana bacewa wa ya ta'akkaru yana yi da ba yana ja da baya da baya anil qalbi gabrar zuciya kullama zukira Allah duk lokacin da aka ambaci Allah fa zikrullahi dawa'ul waswas wannan ayat ta nuna mana ba maganin waswasi sai ne sai ambatan Allah da zaran mutun yazo ya ce maka yana waswasi karancin ambatan Allah ne a zuciyarsa har ya sa shaydan ya samu wajen zama to matukar yana so ya kori shaydan daga wannan zuciyar ta sai ya rabu da wannan cutar ta waswasi to ya fi dimanci ambaton Allah ambaton Allah irin wanda manzo Allah ya koyar zikirin safiya zikirin yamma zikirin kwanciya zikirin tashi zikirin cin abinci zikirin shiga gida zikirin fita to sannan kuma yawaita karatun Qur'ani kula da farillai da kuma gujewa dukkanin ayyukan da sabo gargwadon iko. To da kuma malai yace fa zikrullahi dawa'ul waswas wa lam yazalillahu da'an illa anzala lahu dawa'a. Ubangiji bai taba saukar da cuta mafaci sai ya saukar mata da magani. Kaga Allah shi ya saukar da shedan kuma shedan cuta ne, amma kuma tare da haka Allah ya saukar mana da maganin shedan sai da ya rage mutum ya san maganin ko bai sani ba. Malai yace ghairu sami, maganin cutar kawai da ba ta da magani ita ce cuta daya, ita ce mutuwa. Cutar samu, samu suna ne daga cikin sunayen mutuwa. Malaki wahul mautu ita ce mutuwa. Alladhi waswisu fi sudurin nasi, wanda yake sanya waswasi a cikin kirazan mutane. Malaki as-sudur bi ma'ana qulub, ai idza ghafalu an zikrillah, duk mutumin da ya gafala ya rabka na gaban ambaton Allah, to yanzu shedan zai samu damar ya shiga zuciyarsa ya samu waswasi. Min al-jinnati wan nasi, daga aljanu da mutane. To kalmar min al-jinnati wan nasi malamai sun yi fassara guda biyu, suka ce min al-jinnati wan nasi fassara ne na alladhi waswisu fi sudurina, wanda yake sanya waswasi a zukatan mutane. Min al-jinnati akwai bangaren aljanu, wan nasi da kuma bangaren mutane, ma'ana hatta dan adam yana iya sanya maka waswasi. Suka ce domin Allah yake wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghururan ولو شاء ربك ما فعلوه فضرهم وما يفترون وإن الشياطين ليوهون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ذاك ليه أكوي شيطان متاني أكوي شيطان الجنو شيطان متاني ونلوك تسنى دتاثيري إرن شيطان الجنو إرن يد الجنو متن زي الجنو شيطاني زي قتدك هكا الشيطان متن ما زي قتدك إرن يد shedanin aljani zai raba maka hankali game da imani. To haka shedanin mutum zai iya maka haka. Ko Bahaushe ya hikima zance yace idan malami ya zama kangarare to ko shedan ma rike majja ka yake. Shedanin malamai suna iya batar da mutane batar wanda shedanin aljani ma baya iya yi, wanda yau mu a Kano muna da ɗaya daga cikin su. Ubangiji madaukakin sarki yace min aljannati wan nar. Malai yace bayanul lil shaytani almuwaswis, ko dai zama bayani ne na shedan wanda yake sanya waswasi, wanda kuma shedan kamar yadda mun sha fada sifa ce aljanu suna da ita, mutane ma suna da ita. Malaki annahu jinniyun wa insiyun, shi shedanin da ke sa waswasi a wani lokaci yana iya zama aljan, a wani lokaci yana iya zama mutum. Fa kullu man arafa alhaqqa, duk wanda ya san gaskiya wa aba ayya amala bihi, yake aiki da gaskiyar, fa innahu shaytan, ya zama shedan. Ka qawlihi ta'ala shayatinul insi wal jinni. Malai ce wannan tafsiri na farko kenan. Tafsiri na biyu, au minal jinnati bayanul lahu, ko kuma ya zama minal jinnati bayani ne na waswas. Min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati, ka nemi tsari daga sharrin mai yawan sanya waswasi, wanda yake jefa waswasi a zukatan mutane, wanda kuma in an ambaci Allah yake buya. Kamar mun cewa Allah daga ina yake, sai yace minal jinnati, daga aljanu. To sai zama kalmar wannafi kuma wani bayani ne na daban. Abin nufi kuma ka nemi tsarin Allah daga sharrin mutane, ko da su ba su da ikon sanya waswasi, ko da su ba sa cikin al-khannas masu bacewa, domin mutum baya bacewa sai dai in tsafi yayi da sunan la ya bata. Amma shi ko shedan aljan yana iya bacewa kuma ba la ya bata bace ba, halittarsa ce haka Allah ya masa. Inna shaytana yajri min ibn adam majrad dam innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu. Da kuma malai yake cewa ka qaulihi shayatinul jinni wa insu wal jinni aw min al jinnati bayanul lahu wan nasu atafun alal waswas, kiran sai zama kalman nas adafi ne akan abinda za a nemi tsari da shi, kamar yadda aka ce a nemi tsari daga mai sanya waswasi, kuma a nemi tsari daga mutane, ana nufin masu shari. Wa atiradul awwal, ko wa turidal awwal bi anna an-nas la yuwaswisuna, ko la yuwaswisu. Waɗansu malamai sun yi karan tsaye ga tafsirin farko, suka ce ai mutane ba su da ikon sanya waswasi, fi sudurihimun nas, a cikin zukatan ƴan uwansu mutane. Inna ma yuwaswisu fi sudurihimul jin, aljanu ke iya sanya waswasi a zukatan mutane. Wa ujiba, malai yake an ba da amsa game da wannan karan tsaye, bi annan nasa, cewa su ma mutane yuwaswisuna, aidan suna sanya waswasi har ila yau a zukata. Bi ma'ana yaliqu bihim, amma da irin ma'anar da ta dace da su, fi zahiri, a zahiri. Tasilu waswasatuhum ila alqalbi, wanda ta hakan ne waswasun su yake shiga zuciya. Watasbutu fihi bitariqil mu'zi, kuma take tabbata a zukata ta hanya mai cutarwa, ko ta hanya mai kaiwa ila zalika, zuwa ga wannan mataki. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu. Allah madaukakin sarki shi ya barwa kansa sani, madaukakin sarki. Wannan shine karshen tafsirin suratul nasi. Mun san lokaci ya ja ya tafi, kuma yau muka yi alƙawarin zamu sauka da haka in Allah ya yarda muka cika wannan alƙawarin namu a yau. Amma akwai bayanai da yawa wanda na san malamai za su sukan yi a ƙarƙashin ire-iren wannan lokaci a ƙarƙashin tafsirin waɗannan surori, bayanin falalolin surorin da kuma yadda manzo Allah yake mu'amala da su wajen neman tsari da neman kariya, wanda na Aisha tace duk lokacin da Annabi bai da lafiya to yana daga cikin maganinsa na farko, kowane irin ciwo yake yi yana karanta falke da nasa a hannunsa ya rinka shafawa a jikinsa, har wani lokaci da ciwo ya masa tsanani shi ba zai iya ɗaukar hannuwansa ya shafa ba. Nana Aisha tace ni sai in tallafo hannuwan nasa guda biyu in karanta mai, in yaso sai in shafa masa jikinsa da hannuwansa saboda albarkarsu. Da haka wannan abubuwa ne wanda yake shari'a ta koyar na neman tsari. Manzala duk kullun dare yana karanta su ya shafe jikinsa in zai kwanta, duk bayan sallar farilla manzala yana karanta falke da nasu da kulhuwa. Kuma manzala sallallahu alaihi wasallam yace marabar mai karanta waɗannan da shiga aljanna shine mutuwa. Fatan mu Allah madaukakin sarki ya samu samu albarkacin alqur'ani, ubangiji madaukakin sarki ya sa duk wannan abu da muka yi na karatu tsawon wannan lokaci ya zama sanadin tsira a gare mu. Kurakuran da muka yi na tsawon wannan lokaci ubangiji ka yafe mana, daidai din da muka yi ya ubangiji ka haɗe mu a cikin lada. Wannan tafsiri a gurguje ya ɗan uwa ya ɗauko tazarar tafiya mai nisa, dan a tarihi yau kusan mun kai shekara tara ko abin da ya fi haka goma muna wannan tafsiri, ma'ana su aizu goma a shekara goma, dan wani zai ɗauka mun faro tafsirin ne daga suratul fatiha, a'a mun fara ne daga suratul ahqaf. Da aka kaga suratul ahqaf zuwa nasi izu goma ne. Kuma kamar yadda ake sanar da ni, an buɗe wannan masallaci ranar 17 ga watan 2 a 2011, kuma tazarar fara karatunmu da buɗe masallacin bai fi sati biyu ba. Da aka dai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan ya zama guzurinmu na alkiyama. Duk waɗanda suka bada gudunmawa wajen gudanar wannan karatu, kama daga waɗanda suka gina masallacin ginin farko da gini na biyu, da waɗanda suka asasa shi tun a asalin farko, Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri. Akwai mutane da yawa da suka yi ta bada gudunmawoyi da yawa wajen gudanar wannan karatu, waɗanda waɗansu su mun sani, waɗansu su ba mu sani ba, in kwamiti su suka sani. Fatanmu dai kowa Allah madaukakin sarki ya saka masa da alheri. Abinda ba zan manta ba, akwai baiwar Allah matar Alhaji Lawan, makocin wannan masallaci ta gabas, tana daga cikin matan da suke kaunar wannan karatu, wanda Allah ya mata rasuwa ina jin kwana biyu baya haka. Dan wata rana na zo ban manta ba, mijinta ya tsayar da ni ya ce tana so ta gaishe ni, ta ganni. Na tsaya muka gaisa da ita, ya Ubangiji ka ji kan wannan baiwa ta, Ubangiji ka sanya makomarta ta zama aljannatul firdaus, Allah ka ba da haƙuri ga iyalanta na rashin ta da mu baki ɗaya, Ubangiji ka albarkaci abin da ta bari. Akwai da yawan iyaye, to sannan akwai dan uwa Malam Ali wanda za ku ga kullun nazo sallah wajen karatu, yana miƙo min wata loudspeaker yana recording din karatun sallah, wanda shi ma mahaifinsa ya rasu kwana biyu da sauki, Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama, Allah ya sa jannatu firdausi ita ce makoma. Kamar yadda kuke gani, akwai yan uwan mu malamai na wannan gari wadanda muka gayyato don su albarkaci wannan zama namu, kamar yadda bisa ga al'ada, domin al'ada ce amma ne kyau, a duk lokacin da za a yi sauka irin wannan akan gayyato malamai don su zo su tofa albarkacin bakinsu. Haka muka tashi muka ga malamanmu suna yi, da haka mu ma muka jaddada wannan sunna. Sunna irin ta malamai a lokacin da za a yi saukar karatun alkur'ani ko dai na tilawa ko kuma na tafsiri, to sukan gayyato ƴan uwansu ɗaliban ilimi da malamai don su zo su sanya albarka. Da haka kamar yadda kuke gani mu ma muna da mun yi haka. To sannan akwai dama da za mu ba waɗannan bayin Allah ɗaya bayan ɗaya don su gaisa da ku, sannan kuma su sanya mana albarka kafin ga baki ɗaya mu haɗe mu yi addu'a, da fatan Allah madaukakin sarki ya haɗe mu a cikin alkhairan baki ɗaya. Ba tare da ɓata lokaci ba, Malam Ali Yunus Muhammad Abu Idris, limamin masallacin Usman ibn Affan da ke kofar gadon ƙaya, shi ne farkon wanda ya fara halarta wannan majalisi, ni ma kaina ya riga ni zuwa. Da haka shi ne farkon wanda zan fara gayyatowa don ya sanya mana albarka a wannan haɗuwa tamu. Allah ya mutu malam, bismillah. To assalamu alaikum, didda zamu bada abun magana a fara kiran sallah. To amma kamar yadda muka sani, in ba ku manta ba, makon da ya wuce mun ce a yau a Risala Foundation za ta karɓi taimako na hannu da hannu daga wajen mutane, ko don haka yan agaji za su fara kewayawa, to sannan kuma za a kira sallah, sannan malam ya ci gaba da bayani.
Allah ya sanya albarka, Allah ya saka da alheri, masha Allah ya saka da alheri.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من والله تعالى بوديا ديبا مداتي ولا توفيقي أو أن يمتي مكهد أو أن مسلتي من البركة نئيها وسنة أنن ومجا دونين حلالتر أما جلسة دونين حلالتر وأن واتو kammala tafsiri na izu goma da mala'i mana bayani muna roƙon Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ya sanya a mizanin sa na ayyukan alkhairi ranar alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala muke tawassuli muna roƙon sa Allah ta'ala ya ba mu dacewa a rayuwar mu zuwa mu wato tabbatuwa akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko shakka babu abinda ake karantawa baki ɗaya mun san muhimmancin sa a matsayin mu na musulmi domin mun san matsayi na alqur'ani da girman littafin alqur'ani ga dukkan musulmi kuma kamar yadda malamai suke cewa dangane da abinda za a karanta na ilimi suna cewa sharaful ilmi bi sharafil ma'lum wato idan ka duba abinda ake karantawa darajar sa sai ka kalli daga ina itahu to zancen Allah ne alqur'ani iya wannan ya isa ka san daraja da kimar abin da ake karantawa ko shakka babu wanda ya samu tawfiki da dacewa na zuwa halartar wannan majalisi iya tsawon wannan lokaci ba karamin alheri ya samu ba sannan ga waɗanda suke kokarin bibiyar karatu bayan an tashi daga karatu anan sun halarta kuma su sake saurarawa ko shakka babu za su samu dimbin alheri da ilimi saboda abin da ake karantawa da bayani da ake yi malamai sun yi bayani game da bukatuwar mu al'umman musulmi zuwa ga fahimtar ma'anoni na alqur'ani akwai magana ta ibnul qayyim da zan karanto a takaice saboda lokaci kowa ya san alqur'ani saƙo ne daga Allah zuwa ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saƙo wanda Allah ya saukar domin a fahimta kuma a yi aiki da shi bayan da za ka fahimci alqur'ani sai ka zauna a gaban malamai a majalisi na tafsiri daga nan kuma ka fahimci maqasudi da ma'anonin alqur'ani sannan kafin ka yunkura ka yi aiki da wannan saƙo kamar yadda ake faɗa cikin hikima a ce misali a aiko maka da wasiƙa daga wanda yake mafi girma a wajenka gashi ka san waye ya aiko da wannan wasiƙar tana sanye a cikin envelope sai ka ajiye ta ma'ana baka bude ba baka karanta ba shin wannan hakan mako zai yiwu zai kasance a ce ga wani wanda kake ganin girman sa ya aiko maka da saƙo amma ka aje shi ba tare da kana shauki ka ga menene a ciki ba to alqur'ani saƙo ne daga Allah ya kamata a ce musulmi yana da shauki da damuwa da bukatuwa zuwa ga gane ma'anar wannan saƙo bare kuma wato rabanka da za ka samu duniya da lahira da tsira yana cikin alqur'ani so sai nake mamaki na al'umma duk da cewa yanayin da muka samu kanmu ne na rashin sanin muhimmanci da kimar ilimi da ya kamata a ce inda ake tafsiri al'umma baki ɗaya babu inda zai dauke su saboda bukatuwar mu izuwa ga wannan yanzu fa izu 10 aka dauka a shekara nawa 10 to izu 60 shekara nawa za ka dauka kenan eh to kaga ashe shi alqur'ani bukatuwar mu ta rayuwa ce baki ɗaya saboda sakon shi zamu yi aiki da shi ne har izuwa ƙarshen rayuwar mu muna bukatuwa izuwa ga sanin ma'anonin kuma kamar yadda na faɗi da farko cewa wanda yake halarta ya samu albarka na majalisin majalisi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayanin mala'iku suna saukowa rahmar Allah tana sauka a wannan majalisi da ake karanta alqur'ani ana mudarasa ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الرحمة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة دون البركة ذاك سامو تو أما أبو نبي شيني وقرن أوكر أبن أكي كرن تاوى كي وقرن فهنتا جن كي أيكي لشي وان شيني مقصودا با كوي زوا أسامو البركة با أيكي دا أبن أكي كرن تاوى ko shakka babu yadda zaka iya yin aiki sai in ka koma kai mudarasa sai in ka koma kai mudarasa idan anan inda nake zaune akwai mutumin da ya halarci kashi 90 na wannan majalisi a wannan shekaru 10 masu albarka inda zan ce to mallan zan maka jarabawa cikin shekara 10 na abin da aka biya zaka bani ansa zaka ga mutum ya fara gumi kuma Allah ya ji kan Sheikh Ibn Uthaymeen daga cikin salo da yake na karatu diyan da ake karatu sai ya jefa tambaya ga wani to abinda muka fahimta diyan da malami yake jefa tambaya sai ka ga ƴan gaba sun koma baya dan me saboda kar a jefa tambaya saboda ai matsalar shine akwai kokari ga wasu bayin Allah da Allah yake ba su dacewa da tawfiki na zuwa makaranta to amma tambayar ita ce yaya batun sakon yana zama yadda ya kamata a'a ana mantawa wannan yana cikin takaici da nake dangane da ƴan uwa da suke halartar majalisai na karatu ba iya na tafsiri ba da goga karatu tuka duka cewa ya kamata a ce muna kokarin bita yanzu alhamdulillah gashi nan ana kiyaye mana ana recording a social media abin nan mp3 ga karatun yana nan a zaune to amma abin takaici yanzu da zaka je shagon wani gashi nan a gaba na a kasuwa ba zaka je yana jin tafsirin ko yana jin wani karatu da yake halarta ba a'a sai dai ishagala da wani abin to ya kamata a ce muna tare da karatun dindindin saboda ai karatu ne na aiki bukatuwar mu izuwa gare shi bukatuwa ce na abinci da zamu sha da ruwan da zamu sha zamu abincin da zamu ci da ruwan da zamu sha da iskar da zamu shaka yadda ba zamu iya hakura da ita ba haka ba zamu iya hakura da karatu ba duk motsin ka so ake kai aiki da abin da kake ainihin ake karantar da kai kenan akwai kalubale wal qur'an hujjatul laka aw alayka ko idan to hujja ce gare ka an karanta an yi bayani gwargwado ka dauka kai aiki ka samu tsira ko ya zama hujja akan ka an karanta amma baka yi me ba kai watsi da abin da aka karanta ka ce ka manta ko kuma ka ki kai aiki da abin da ake karantar da kai da wato gangan ibnul qayyim Allah ya masa rahama yana ce wal maqsudu shi alqur'ani fahimtarsa Allah yayi baiwa ga mutane mataki mataki kamar yadda yazo malami sun yi bayani game da cewa tafsirin alqur'ani baiwa ce daga Allah Allah yana bawa wasu ilimin tafsiri ya zama yana musu fatahi ko da na bayanin ne kadai bare kuma ba iya bayanin ba na harshe a'a hatta fahimtar ma'anoni din Allah yakan yi baiwa ga wasu mutane ta yadda zai ba su wannan fahimta din ya zama Allah yana musu fatahi wato in sun yi bayani sai kaga mutane suna gaggawar fahimta cikin sauki wannan baiwa ce daga Allah kuma falala ce Allah yake ba da ita ga wanda iso cikin bayinsa kamar yadda ya zo a cikin hadisin Bukhari daga Abi Juhaifa wanda yake cewa na ce da Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda hal indakum shay min alwahi illa ma fi kitabillah shin kuna da wani abu na wahayi ko alul baiti banda abin da yake littafin Allah qala la wallazi falaqa alhabata wa bara'a annasama yace a'a sai na aliyu rantsi yace wallahi ba mu da wani abu ina rantsuwa da ubangijin da ya tsaga wato alhabba kwaya ya fitar da tsiro a cikin ta ya kagi halittar dukkan halittu bara annasama yace ma a'lamuhu illa fahman يعطيه الله رجلا في القران يتي باب وان وحي سي wannan القران sai dai akwai fahimta da Allah yake ba wasu bayin sa a cikin alqur'ani kaga kenan ka fahimci ma'anonin alqur'ani bai wace daga Allah ka halarci inda za a yi maka bayani dalla dalla ka fahimci sakon shi kanshi alheri ne ba kadan ba alheri ne ba kadan ba shine ibn al-qayyim kitab al-maqsud tafawut an-nas fi maratib al-fahm fi an-nusus wa anna minhum man yafhamu min al-ayati hukman aw hukmayn wa minhum man yafhamu minha 10 ahkam aw akthar mutane Allah yana ba su fahimta a cikin tafsiri shi yasa karka gajiya duk inda ake karatun al-qur'ani tafsiri kaje zaka samu karuwa zaka samu fahimta saboda kana da bukatar wannan fahimta domin kai aiki da ita sannan kuma banda alherin da yake cikin wannan da Allah zai baka idan kana aiki da abin da Allah ta'ala ya wajabta maka Allah zai maka albarka a cikin rayuwarka baki daya shine aka rawaito daga ibn jarir al-tabari yana cewa inni a'jibu mimman qara al-qur'ana wa lam ya'lam ta'wilahu kayfa yatalazzadu bi qira'atihi yace ina mamaki inji ibn jarir yadda mutum zai iya karanta al-qur'ani amma baya fahimtar ma'anar yace ta yaya zai ji dadi da kuma wato dandanan al-qur'ani duk musulmi yana bukatar ainihin wato ya dandani zakin da yake cikin al-qur'ani ya kuma fahimci ma'anonin sannan al'ummar baki daya tana da bukatar tafsirin al-qur'ani saboda ai maganar da muka faɗa dazu na cewa sako ne ga al'umma baki daya sako ne ga al'umma baki daya ba ga mutum daya ba kenan sakon nan da wannan karatu da ake mana ba mu kadai ya kamata mu keɓanta da shi ba ya kamata mu isar da shi ga wanda zai amfana wannan yana cikin salo na da'awa kaji wannan karatu ya kayatar da kai ka fahimta ka amfana sai kuma ka isarwa wanda bai kai gare shi ba balle wa anni walau aya قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين لكن أي كنكا شيني كإسر جساك أمن زن الله صلى الله عليه وسلم أبن دع الله إيسو كم سنوهي كإسر جواندا شما زي أنفانا مسمى واند إكي ما في كسد كي قالوا بلي جواد أن نسكيزوا كراتو والله بزن يكفار أونا رد أوربا أقول متمن دا شي ينادى shauki yana da sha'awar ya zo wajen karatun nan amma wallahi baya tuna iyalinsa a gida in ya koma gida kawai ko labarin ba zai bata ba bare kuma yace to ga karatun nan ke ma ki saurara dan mu yi tarayya wajen wannan alkhairi wallahi akwai wanda in sun koma gida shikenan magana ta kare daga nan a'a amfanar da kai ka isar ga wanda yake mafi kusanci wanda kafi so iyayenka iyalinka ɗan uwanka kowa ya zamo kana isar musu da wannan sako na alkhairi su ma su fa'idanta yanzu abubuwa ne masu sauki an yi recording yanzu kana komawa gida zaka iya downloading a mp3 sannan kuma ka tura wa duk abokan arziki ka tura a duk groups da ake tarayya dan wannan shine abin da ya kamata a ce muna yi dan sakon ya kai inda ba ma zaton zai kai saboda haka akwai abuwa da yawa da ya kamata a faɗa to amma saboda ƙarancin lokaci addu'a zan yi da fatan alkhairi ga dan uwa wanda ya bada lokacinsa wajen wannan tsawon lokaci jajircewa da haƙuri da nazari da wato gaggawar duk da cewa ga hanya da take a zo dai a yi karatun kuna ganin yadda ake ta ƙoƙari wajen isowa wannan ba karamin alheri bane fatan mu Allah ya saka masa alheri ya kara lafiya da tsawon kwana da basira da fasaha Allah ta'ala ya wato faranta mana da tsawon rayuwa na wayannan matasa namu masu da'awa domin su ne jari na wannan al'umma kuma mu ne wa Allah godiya da ya mana ni'ima musamman mu dai a wannan gari namu mai albarka na Kano da waɗanda suke bada lokaci wajen da'awa da isar da sako ga mutane babu gajiyawa tsawon lokaci Allah ta'ala ya ba su juriya da haƙuri kuma ya saka musu ya biya su da gidan aljanna Allah ta'ala ya ba su lafiya da kariya Allah ta'ala ya ƙara musu tsawon rai da albarka a rayuwarsu ya kamata al'umma ya zamo muna godiya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sana alaikum ma'rufan fakafi'uhu duk wanda ya muku alheri ku saka masa dukkan abin da ya kamata na alkhairi ya kamata mu yi godiya ga waɗannan bayin Allah da suke wannan hidima duk abin da ya kamata na godiya iya abin da zamu iya wadda ba zamu yi musu godiya ba sai dai mu ce Allah ya musu sakamar da alkhairi kamar yadda wannan hadisi ya fara manzo Allah ce duk wanda yayi maka ma'rufi kai mai takai mafi karancin abin da zaka ce da shi ka ce jazakallahu khairan mai musu addu'a ta alkhairi mai musu fatan alkhairi sannan duk abin da yayi kamata na gudunmuwa domin ganin ci gaban karatu mu ba da irin waɗannan gudunmuwa yanzu muke magana da wani dan uwa na dabi'a ta mu ta cewa idan shi wannan harka ta da'awa harka ce ta al'umma shi zai yi karatu wani zai zo yayi recording wani zai isar wani kowa da gudunmuwar da zai bayar yana da kyau mu hada kai baki daya ya zama kowa ya ba da irin gudunmuwar da zai iya domin ganin da'awar ta ci gaba alherin ya yadu ya kai ko ina mu ba wa wannan da'awa kariya da duk abin da zamu iya domin wannan shine alherin rayuwarmu ranar da aka ce babu wannan da'awa to kuma duniyar ba ta da amfani ranar da aka ce ba za a yi karatu ba an daina karatu to kuma duniya ta kare kenan so wannan alkhairi ne da ya kamata mu san alkhairi ne mu san alkhairi ne mai wa Allah godiya sannan mu duk tallafa da za mu yi alkhairin ya dore mu tallafa mu ga cewa mun tsaya tsayin daka mun ba da dukkan gudunmuwa da za mu bayar domin ganin wannan alkhairi ya dore Allah ya saka muku da alkhairi baki daya Allah ta'ala ya ba mu dama kuma a saki dorawa a ci gaba iya rayuwarmu ya zama wannan alkhairi muna tare da shi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah
mala allah allah ya saka da alkhairi malan da wadannan kalmomi na karfafa gwiwa allah madaukin sarki ya sa mu tarayya a cikin lada a guguje akwai dan uwa Ishaq Malam Ishaq Barista Ishaq Adam Ishaq limamin masallacin Rijiya zaki za ku ga yazo ya danyi mun kuskus yana da uzuri ya fita da haka shi ya ce a gabatar da sallamar sa zuwa gare ku yana mana fatan alheri baki da a gurguje wanda zan kirawo yanzu shine dan uwa Malam Khamis Nasidi Ibrahim baban awa wanda shi ma ɗaya ne daga cikin abokan gwagwarmaya a wannan gari mai albarka da haka shi ma zai zo ya albarkace mu da kalmomi ɗaya bayan ɗaya wanda ba za su wuce minti uku ba insha Allah
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القرار والدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala a farko da ƙarshe wanda cikin kaddarawarsa da ganin damarsa da hikimar gudanar da al'amuransa ya so ya yarje mana mu haɗu da juna a wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci mai albarka masallacin rayar da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ihya'us sunna saboda wannan munasaba mai alkhairi ganin wannan lokaci na farin ciki na khatamar tafsirin alqur'ani na izifi goman ƙarshen alƙur'ani daga suratul ahqaf zuwa suratul nas ko shakka babu wannan ba ƙaramar ni'ima bace ba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ya fifita yinta a kan ɗan uwanmu aminunmu malaminmu shek lawan abubakar shu'aib malam magajin malam Malam Dr. Ali Yunus ya ja hankalinmu akan muhimmancin irin wannan zama, musamman zama na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda shine mafi ƙololuwar ilimi da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a ban ƙasa. A cikin sa ne Allah ya yi bayanin kowane irin abu, kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a ayoyin da ke cikin suratu Bani Isra'il, ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وتآيركم الله تعالى أدي ونن سورة يتي قرآنا فرقناه لتقرعه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ونن آيوي أدن قلي ساقوان دسكي باير واشيني فائن إلمن دكيتشين القرآن da irin hikimomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a cikin Al-Qur'ani. Idan muka kula littafin Al-Qur'ani da abin da ya bude da shi ya rufe, Al-Qur'ani ya bude da kamba ma Ubangiji mai girma ɗaukaka, da ambatan sunayensa maɗaukaka, da kuma jinjina gare shi cikin ayyukansa gagarabadau, da ishara zuwa ga tsarkin zuciya da tawassuli a lokacin da zaka roƙi Ubangiji mai girma ɗaukaka kai tawassuli da sunayensa da sufofinsa kafin addu'a. Wannan shine sakon da ayoyin suratul Fatiha suka bude da shi. Allah ta'ala ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, wannan sana'a ne lillahi azza wa jalla. Ar-Rahmanir Rahim, wannan ambaton sunayensa ne. Maliki Yawmiddin ko Maliki Yawmiddin a wata kira'a, wannan jinjina ne akan aikin sa gagarabadau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wannan i'tirafi ne akan aikin bawa. Sannan sai addu'a ta biyo baya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladh-dhalin. Wannan addu'a ce da ta kunshi abubuwa guda uku. Abu na farko, samun shiriya daga wajen Ubangiji mai girma ɗaukaka, shiriya ta gamo da gatar da ɗora bayawa a kan tsari wanda yake miƙaƙƙen tsari, tafarki na Allah miƙaƙƙe. Sannan abu na biyu, neman tsari daga tafarkin da ya kauce wannan tafarki na shiriya, da kuma bayani a kan wasu mutane waɗanda suka kauce wa tafarkin shiriya ɗin, waɗanda suna da sharri sharri a cikin addini da sharri a cikin mu'amala. Cikin suratul Fatiha Allah ya yi ishara zuwa ga neman tsari da sharrin su a cikin addini, ghayril maghdubi alaihim waladh-dhalin. Allah ya yi fushi da Yahudu da Nasara wannan aya da ya ishara saboda kaucewar su ga barin addini. To haka idan muka je ƙarshen Al-Qur'ani din a waɗannan surori guda uku da shehin malami garan-garan kafu gani Sheikh Malam Lawan Abubakar hafizahullahu wa ra'ahu wa sabbata qadamahu ya karanta, za mu ga kamar abinda sakon da suratul Fatiha ta bayar shine sakon da waɗannan surori guda uku suka bayar. Suratul Ikhlas, wanda da ita malam ya fara, za ku ga jinjina ce ga Allah subhanahu wa ta'ala, tsarkin zuciya ne ga tauhidi gare mu, mu bayan Allah subhanahu wa ta'ala, da gyara mana aqidarmu. Idan baɗininmu da zuciyarmu ya gyaru ya kintsu ya yi kyau, to sai kuma addu'armu ta karɓu. Shi yasa za mu ga Allah ta'ala gaba ɗaya surar jinjina ce gare shi, qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Idan mutum ya samu kintsatsiyar aqida irin wannan, to a nan ne zai iya rayuwarsa rayuwa ta kwanciyar hankali, rayuwa ta miƙewar ƙafa. A nan ne ma zai rayuwa ta gaba gaɗi ba mai iya taɓa shi ɗin, don yana da kyakkyawar aƙida. Amma wanda ku ba shi da wannan, to ba zai iya wannan rayuwar ba, in ma ya faɗa ƙarya yake yi. Ba je ko ina ba ga shi an ɗaure shi ɗaurin talala, kuma ɗaurin Allah ya fi wannan ɗauri. To shi sa za mu ga waɗannan surori guda biyu da suka biyo baya, Allah ta'ala kuma sai ishara zuwa ga addu'a, neman tsari daga sharrin mutane da aljanu, ta fuskar mu'amalarsu da ayyukansu da kaidinsu da tsafe-tsafensu da hassadarsu da kuma kullakullan su wannan shine sakon da al-muqashqashatan al-muta'awwidhatan suratul falaq da suratul nas suka ba mu qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idza waqab wa min sharri nafathati fil 'uqadi wa min sharri hasidin idza hasada qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas to adun qule wannan sai nuna mana alqur'ani ya bude da girmama Allah ya kuma rufe da sakon girmama ubangiji mai girma daukaka sannan kuma ya bude da sakon addu'a ya rufe da sakon addu'a dan a nuna maka cewa bawa baya iya kebance kansa a cikin al'amura dole yana buƙatuwa zuwa ga roƙon Allah subhanahu wata'ala a kowane lokaci shi sa zamu ga yana daga cikin falalar waɗannan surori annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karanta su a bayan kowace sallah guda biyar ta yini a sallar asubahi da kuma sallar la'asar yana maimaita su sau uku uku qul huwallahu uku falaki uku nasi uku ragowar sauloli kuma yana karanta su sau ɗai ɗai malam ya mana ishara wajen kwanciya bacci annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karanta su haka zikarus sabahi wal masa zikirai na safa da yamma da ake yi bayan sallar asubahi da bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karanta su domin su zame wa dan adam kariya da hirzi muna roƙon ubangiji ta'ala da sunayen sa kyawawa da ayyukan sa gagaraba don Allah ka saka wannan malami namu da alkhairi shugabanni da suke jagorantar wannan masallaci Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi waɗanda suka kashe dukiyarsu suka raya addini suka gina musulunci suka yaɗa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan unguwa mai albarka Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ya yaukaka arzikinsu ubangiji ta'ala ya ninninka mana irinsu a cikin al'umma Allah ya kare su daga dukkanin sharri ya kular musu da zuri'arsu Allah ya cika musu kyakkyawan fatansu na haduwa da ubangiji ta'ala lami lafiya haka ɗaliban wannan makaranta waɗanda ko da yaushe ana tare da su wannan shine karo na biyu da na taɓa ziyartar wannan majalisi na tafsiri zuwan farko da ne ana cikin tafsirin suratu Muhammad tsakankanin shekarar 2013 zuwa 2014 kwarai a satin malam yana ta kokari zai tafi digiri ɗinsa na biyu a Sudan mun dawo daga tafiya da shi muka zo muka yi tafsirin don a wajen dawano na ina tuna muka yi sallar magariba muka zarto nan muka zo aka yi tafsirin ya yi sallama da mutane ya tafi ƙasar Sudan a wannan lokacin digirinsa na biyu daga nan Allah bai ƙara kawo ni ba sai yanzu da aka zo khatmar wannan ushrul awakhir din kuma ina fata Allah ya tsawaita mana rai da mu da ku da malam gaba daya a dauko ta tun daga lale a dauko ta tun daga suratul baqara adire har suratul nas rayuwa ta yi albarka ta yi kyau Allah ya ƙara karfin gwiwa malam daliban wannan makaranta Allah ya saka muku da alkhairi ubangiji ta'ala ya ƙara muku karfin gwiwa Allah ya ƙara buɗe kwakwalen mu da zukatan mu wajen fahimtar littafin sa da yin aiki da abin da muke karantawa anan zan dakata wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi
malam kamis nasibi Allah ya saka da alkhairi a gurguje dai zamu kira malam Yahaya Shehu mai mota shi ma ɗaya daga cikin abokai kuma limamai na juma'a na wannan masallaci mai albarka a na wannan gari namu mai albarka dan shi ma ya albarkace mu kafin mu kirawo mai gayya mai aiki uban mu baki ɗaya limamin wannan masallaci wanda shine asalin muassis na wannan majalisi wanda naji kunya kwarai da gaske da ban taka da kafata naje na gayyato shi ba to amma da yake abin mun so mu yi shi ne wai yar daka a kuru mu yi kurmusu to kuma sai Allah madaukin sarki bai kaddara ni kurmusu din ba baban mu limamin wannan masallaci mai albarka Sheikh Lawan Abubakar amma na gasken ba photocopy ba insha Allah malam shi zai zo na karshe mana addu'a ya sa mana albarka kuma na tabbatar da cewa yana cikin farin ciki da wannan aikin alkhairi da Allah ya sa ya assasa a wannan unguwa mai albarka kuma yake ganin gudanar sa Allah ya ƙara wa rayuwa albarka
a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. malam Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi wannan irin kokari da yi cikin waɗannan shekaru wanda zamu kira su shekaru masu albarka. Allah madaukakin sarki shine ya san iyakacin wanda suka amfana da wannan karatu da ake gabatarwa na tafsirin alqurani, musamman kuma an karanta inda ya dace a karanta, wato surorin ƙasa wanda muka fi mu'amala da su a guraren sallah, da kuma cewa kowa yakan yi su kafin ya gudu daga makaranta allo, akalla za ka samu cewa dai an iya su. To sanin ma'anarsu yana da matukar mahimmanci. Allah ya saka wa malam da alkhairi. Babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina sahabbai game da alqur'ani akan abubuwa guda biyu. Idan muka dubi asar din da yake cikin musnad na Imam Ahmad da kuma musnad na Ibn Abi Shayba wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo a cikin muqaddimatu tafsir daga Abu Abdurrahman Sulami, wanda Abu Abdurrahman Sulami yana daga cikin manyan malaman tafsiri waɗanda suke tabi'ai. Kuti ne shekara 50 yayi a babban masallacin Kufa yana karantar da Alkur'ani. Majalisin sa na Alkur'ani, Hassan da Hussein jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka halarci majalisin sa. Wannan daraja ce gare shi, tare da cewa su sahabbai ne. Kuma isnadin qira'a ta Asim al-Kufi tana bi ne ta kan Abu Abdurrahman al-Sulaimi. Kai ka san cewa dai wannan ba karamin masanin alqur'ani bane, kuma sai ka ji malaman sa a fagen tafsirin alqur'ani. Ya karanci alqur'ani a gurin Usman ibn Affan da Ali ibn Abi Talib da Zaid ibn Sabit da Abdullah ibn Mas'ud da Abdullah ibn Abbas. To a cikin sahabbai wa zaka dauko sama da waɗannan a fagen alqur'ani? To Abu Abdurrahman Sulami yake cewa حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. يتي waɗanda suke karantar da mu alqur'ani kamar irin su Usman ibn Affan, su Abdullah ibn Mas'ud da wasu su ma daga cikin sahabbai sun karantar da mu cewa suna karanta ayoyi 10 ne a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In sun karanta 10 nan ba za a ƙara 10 na gaba ba, har sai sun karanci me ayoyi 10 nan suka kunsa daga ilimin tafsiri, sannan kuma mai ayoyi 10 nan suka kunsa na daga aiki su aikata, sannan za a ƙara wata 10. Suka ce su sun koyi alqur'ani a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ilimin tafsirin sa da aiki da shi a lokaci guda. Shi yasa zamu ga cewa sahabbai ana bada labarin yadda suke karatun alqur'ani, za ga ya saba wa da yadda mu muke karatun alqur'ani a yanzu. Zaka ga an ce sura daya sahabi ya dau shekaru gurin haddace ta, kamar misali kamar yadda Imam Malik ya kawo a cikin Muwatta Malik, Abdullahi ibn Umar sai da ya shekara 8 sannan ya haddace suratul Baqara. Shekara 8 suratul Baqara da a yanzu cikin wata daya akan haddace ta ko kuma kasa da haka. Amma Abdullahi ibn Umar yana daga cikin huffaz mahaddata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin yana cikin mutum shida da suka fi kowa yawan hadisi daga cikin sahabbai. Wannan yana gwada kaifin haddasa da ƙarfin haddasa, amma sai da ya shekara 8 sannan ya haddace suratul Baqara, domin ba irin karatu na irin karatun ka yake yi ba. Yana yin karatu ne da sanin tafsiri da kuma aiki a lokaci guda, kamar yadda Abu Abdurrahman Sulaimi ya gaya mana haka sahabbai suka gaya musu suka yi karatun Qur'ani a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To idan muka kalli wannan asar ya karantar da mu abubuwa biyu. Manzon Allah ya gina sahabbai akan sanin Al-Qur'ani da tafsirinsa. Abu na biyu ya gina su akan yin aiki da abin da suka sani na daga ma'anonin tafsirin. To shi yasa sai ku abin ya tafi a haka. Sahabbai sun ba wa ilimin tafsiri matukar muhimmanci. Ya zo a cikin Sahih Muslim da Sahih na Ibn Hibban. Abdullah ibn Abbas yake cewa shekara biyai yana son ya tambayi Sayyidina Umar game da su waye matan nan da Allah madaukakin sarki yake magana cewa wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin. Su hane ne matan nan guda biyu. Kun ga a fagen ilimin tafsiri sanin mubahamat sunayen wanda Allah ya koye a cikin Al-Qur'ani ba shi da wani muhimmanci mai yawa a cikin fagen ilimin tafsiri, kamar yadda Hafiz Ibn Kathir ya faɗa muqaddimatul tafsir nasa. Amma shekara biyu yana bi yana kokarin ya tambayi Sayyidina Umar. Kwarjinin Sayyidina Umar ya hana shi, domin Sayyidina Umar yana da kwarjinin da hatta sahabbai tsoron magana suke yi a gabansa, tsoron su suke ji. Allah ya yi masa wannan kwarjinin. Dan an ce shedan ya gudu baya hada hanya da Sayyidina Umar ba abun mamaki bane. Mai imani ba wanda dan aljanna ne yana tsoron ya hada hanya da shi ballantana shedan. Dan haka wannan kwarjini ne Allah madaukakin sarki ya masa. Yace amma bai hakura ba cikin shekara biyan nan har sai da ya lallaba da ya samu suna kan halin tafiya da Sayyidina Umar. Yaga Sayyidina Umar yana cikin farin ciki da fara'a da nishadi, sannan ya tambaye shi su wane, sannan ya gaya masa Nana Aisha ce da Nana Hafsa. Ku duba shekara biyu bai hakura ba. In ku muka dawo dabaka ta tabi'ai, Qurtubi ya kawo a cikin muqaddimat tafsir dinsa cewa Ikrima bin Abdullahi al-Barbari dalibin Abdullahi bin Abbas kuma maulana Abdullahi bin Abbas yake cewa sai da ya shekara 14 yana bin gurin malamai yana so ya san wai menene sunan wanda Allah ya ce wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yadrukul maut baqar wa qadiru ala Allah. Wane ne wannan allazi kharaja min baitihi muhajiran ila Allah? Yace sai da ya shekara 14 sannan ya samu sunan sa Al-Is bin Zamra ko Az-Zamra bin Is, wanda wani mutum ne lokacin da manzon Allah ya hijira sai ya kira ƴaƴansa tare da cewa lokacin ba su yi imani ba. Yace to na haramta muku gado na matakar ba ku dauke ni kun yi hijira da ni ba, ku kai ni ku dawo. Suka dauke shi akan karan gado sun fita da shi daga garin Makka sun je wani guri da ake kira Tan'im, sai Allah ya dauke ransa ya rasu, kamar yadda Qurtubi ya kawo a karkashin wannan aya. To abun dubawa shekara 14 yana yawo yana so ya san wani mutum da Allah ya zamana bai bayyana sunansa a cikin Qur'ani da yake so ya san sunansa. Ina ga abin da yake sama da haka na daga tafsiri. Qurtubi dai a cikin muqaddimatul tafsir nasa ya kawo magana Amir Sha'abi. Sha'abi yake cewa Masruq bin al-Ajda wanda dalibi ne na Nana Aisha ya tashi tun daga Madina ya tafi Basra domin ya je ya karanto tafsirin aya ɗaya tal. Tafsirin aya ɗaya tal ya je ya haɗu da wani malami ya karantar da shi da tafsirin wannan ayar tun daga Madina har Basra Iraq. Yana zuwa sai aka ce ai shi ma malamin ya yi tafiya zuwa Sham, ko zama bai yi a Basra ba ya ninka ya tafi Sham, sai da ya je ya haɗu da shi ya san tafsirin aya ɗaya ɗin nan. Ku duba yadda suke bawa tafsirin Al-Qur'ani matukar muhimmanci. Bangare na biyu, aiki da Al-Qur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gina sahabbai akan aiki da Al-Qur'ani, ya gina su ta hanyar shi ya aikata sun gani. domin an tambayina na Aisha game da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ne kana khuluquhu alquran tace ɗabi'un sa qur'ani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikata alqur'ani ne a aikace to sai sahabbai suka gina akan wannan tarbiya ba sa tsallake aya alqur'ani ba sa tsallake qur'ani lokacin da aka yi wa nana Aisha kage cikin waɗanda suka ringa yaɗa wannan mummunan magana gare ta akwai wanda yake dan uwa ne na sayyidina Abubakar cousin din sayyidina Abubakar ne mista kuma dukkanin darurar rayuwarsa sayyidina Abubakar ne ya dauke shine abincinsa shine abin shansa shine suturarsa shine larurarsa ta rayuwa amma wannan bai hana mista ya shiga cikin masu yaɗa wannan kage ga ƴar dan uwansa shine Abubakar ne sirri idan wanda yake nesa da kai yayi ma yakan zama da sauki sama da wanda yake kusa da kai ya cutar da kai wannan abu ya bata wa sayyidina Abubakar rai har sai da ya rantsuwa da Allah cewa duk tallafin da yake mista ya janye ya janye ya daina masa take Allah madaukakin sarki ya saukar da aya a kai wala ya atalu ulil fadli minkum wasa'a an yutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim yace kada wadanda Allah ya bawa yalwar arziki da falalansa su yi rantsuwa su ce ba za su bawa wadanda suke ƴan uwansu makusanta na jini miskinai wanda suka yi hijira dan kare addinin Allah ba su yi abuwa amma bata musu suka yi su yi abuwa su yafe mana su ba sa son Allah ya musu gafara ya musu abuwa sai na Abubakar yace ba abin da nake so sama da gafara da afuwa Allah dukkanin abin da nake man na ciyarwa da kyautatawa na dawo mar da ita bai tsallake wannan aya ku duba cikin sahih al-Bukhari da Muslim kun san hadisin sayyidina Abubakar wanda uyayna sayyidina Umar uyayna bin Hisnin yazo gurin Hurr bin Qais yace ya Hurr bin Qais naga kana da alfarma gurin wannan shugaba a lokacin sayyidina Umar yana amirul mu'minin yana halifanci yace ina so kai min hanya in ganshi yace babu laifi ya sanar da sayyidina Umar yace a kawo shi mana aka kawo yana bin Hisnin yana zuwa sai nuna hali na kauyawa hali na rashin tarbiya a wannan lokaci ya kalli sayyidina Umar yace hi ibn al-Khattab kai ya dan Khattabi bai ce ya amirul mu'minin ba ba girmamawa ce wallahi ma tutina al-jazr wallahi baka ba mu kyauta wala ta hukum fina bil adl kuma ba kai mana hukunci da adalci ku duba gabas da yamma kudu da arewa yadda suka shezi sayyidina Umar akan mulki na adalci amma ya kalli idan sa yace ba kai mana adalci ran sayyidina Umar ya baci har ya tashi da nufin ya sa ai masa hukunci a ladabtar da shi saboda wannan rashin ladabi da ya masa Hurr bin Qais dan fada ne dan majalisa ne da sayyidina Umar kuma mahaddacin alqur'ani ne dama mahaddatan alqur'ani sune ɗan majalisar sayyidina Umar shi yasa akai majalisar da ba a yi kamata ba bayan ta Annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka sai ya aikin sa na ɗan majalisa yace ya amiral mu'minin inna allaha amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallama khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin wa inna hadha min al jahilin yace Allah ya umarci annabinsa cewa kayi afuwa kayi umarni da kyakkyawan aiki ka kauda kai daga jahilci wauta ta jahilai yace wannan ko yana cikin jahilan da aka ce a kauda kai yace wallahi ma jawaza ha Umar hina talaha lokacin da ya karanta wa sayyidina Umar wannan aya yace wallahi sayyidina Umar bai tsallake ta ba sai wa sayyidina Umar wata shida ta alheri yace wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala mutum ne mai tsayawa tsayin daka akan bin littafin Allah in dai an tunatar da shi alqur'ani baya tsallakewa misali na karshe da zan ba rufe mana da shi shine zamanin tabi'ai akwai Ali ibn al-Husayn jika ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam Ali Zain al-Abidin kamar yadda yake cikin tarikh Dimashq na Ibn Asakir al-Dimashqi cewa wata rana ya aiki kuyangarsa ta ɗebo masa ruwa domin ya yi alwala. Baiwa Allah na tahowa da ruwa sai take kalle-kalle ba ta san ta zo gabansa ba, sai ji sai ta ci tintiɓe da shi kawai sai ta saka mabuta a ka. Ruwan nan ya jiƙe tufafinsa ga baki ɗaya, sannan ta ji masa rauni a goshinsa. Ali Zainul Abidina ya ɗago ransa a ɓace, tana kallonsa ta san cewa fa ta tsokano fari kima, sai ya ladabtar da ita. Tana tunanin menene mafita, sai ta tunanin ta koma wa littafin Allah. Sai ta ce, ya Maulaya, Allah maɗaukakin sarki ya ce wal kazimin al-ghayz, da masu haɗiye fushi. Yana jin wannan sai ya ce, kad kazamtu ghayzi, na haɗiye fushi na. Tana jin da ita ce wal afina anin nas, dan kan nan gaba kuma ya mata hukuncin. Sai ta ce wal afina anin nas, da masu yi wa mutane afuwa. Sai ya ce, ki je na yi miki afuwa, Allah ya mana afuwa ni da ke. Wannan sai ya faranta mata, sai ta ƙara shi ayar ta ce wallahu yuhibbul muhsinin, Allah yana son masu kyautata. Sai ya ce, ki je na yanta ki na kyautata. Ku duba yadda suke rayu da littafin Allah, yadda suke rayuwa da littafin Allah, ba a tsallakewa. Don haka ka koma ka karanci waɗannan surori da aka yi izu goman nan, ka ɗauko shi gashi nan audiyansa, ka ringa bi ɗaya bayan ɗaya, kana jin ya aka fassara, me kuma za ka karanta na daga aiki. Wallahi za ka yi mamakin yadda rayuwarka za ta canja, domin ba rayuwar da ta fi daɗi sama da rayuwa da Alƙur'ani. Allah ka samu rayu da Alƙur'ani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Ana Allah ya saka da alkhairi. Idan muka bar malaman nan haka za su yi ta zuwa suna ta, kuma ina ta kallon kibiyar agogo tana ta nuna mana lokaci yana ja, to Allah ya saka musu da alkhairi. A yanzu za mu kirawo mai masaukin baki, mai gayya, mai aiki, kuma Allah cikin hikimarsa ga masallacin gabaki ɗaya a kawwane, ga babban liman, ga kuma ciyaman na kwamiti, waɗannan dukkaninsu da hidimarsu da gudunmawarsu wannan abu ya gudana, kuma sauran abubuwa na alkhairi na wannan masallaci suke ci gaba ya gudana. Fatan mu Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi baki ɗaya. Da haka ba tare da ɓata lokaci ba, zan kirawo babban limamin wannan masallaci Sheikh Lawan Abubakar. Allah ya ƙara masa albarka a rayuwa, dan ya yi mana nasiha ta ƙarshe, kuma ya rufe mana taro. A sallamu kowa da kowa. Ala gafata malam, bismillah.
أعوذ بالله من العليمين الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وبارك. السلام عليكم. ما لن يأتي dan ce wani abu kuma ya addu'a. To ba abin da zan ce, da farko dai sai mai wa Allah godiya subhanahu wa ta'ala. Ina iya tunawa, wato Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki ƙungiyar jama'atu izalatul bid'ah iqamatus sunnah, ta kyankyashe mana wato matasa masu karatu, masu ilimi mai amfani, mai kuma amfanar da jama'a. Wani lokaci na kan tuno yadda aka taso, kawai gwagwarmaya ake babu karatun, sai dai kawai wani abu dai na niyyar cewa Allah ya kawo waɗanda za su tabbatar su yi karatun, don mu ba karatu buge-buge ake kai. To Allah da ikonsa, Allah ya ga kyakkyawar niyyar malamai da suka gabata. An yi ta ƙoƙari kamar yadda duk kuka ji labari, wasu suka gani. Ba inda za ka je ka ga sabu taron mutane irin wannan a ce wa'azi ake na addinin musulunci na Ahlus Sunna a wancan lokaci. In an taru mutane 20 ko 30 dutse za mu ringa je ana jifa. To alhamdulillah, nakan ji daɗi ƙwarai da irin waɗannan matasan malamai gwaraza, waɗanda suke da niyya ta ƙwarai suna karantarwa dare da rana ba abin da za mu sai mu yi musu addu'a Allah saka musu alkhairi kuma Allah ya yawaita mana irin su a wannan gari na mai albarka irin su Malam Lawan da sauran abokansa matasa da yayye da kanne ba za su lissafi ba a yanzu masu karantar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kawai abinda na fi kauna da kuma san ga yayi yanzu ga shi an yi tafsiri na izu goma zuwa yau Allah ya sa an sauke kullum ina tare da tafsirin nan duk da bana shigowa cikin masallaci ina waje ina saurawa to abinda malam ya faɗa cewa al-muhim bayan an ji karatun to aiki aiki da karatun nan malam banda tafsiri yake mana anan nakan ji karatuttukan sa a masallatai na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da wuraren da yake karantarwa a radio baya wuce ni nakan saurara kullum to amma muhimmin al'amari zaka ga al'umman mu karatun nan ana ta jin sa ana ji amma sai ka nemi yaya aiki yake wannan ita ce musibar da muke ciki zaka tarar wato wanda yake shi ahlus sunna ne a kasuwa ba shi da bambanci da yan bid'a a wajen aiki ba shi da bambanci da yan bid'a ba wani bambanci kawai ana rayuwa ne kawai wato harama gaza ba wani ahlus sunna sai ka zo masallaci gaskiya ba ita ce manufar sunna yadda ake karantar da mu din nan kamata yayi a ce kuma mutum ya dabbaka aikin karatun da ya ji ya fara daga gidansa wajen iyalinsa sannan ya fito kasuwarsa ko harkokinsa na sana'o'insa ya nuna cewa ya ji karatu ne a kai ba a zo a ji karatu malam ya fi Allah ya ce kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ai kabara shi kenan kuma a tashi a tafi gaskiya babban al'amari ne mu riƙa yin aiki da abin da muke ji malamai suna karantarwa wani shi ne muhimmi kuma shi ne ma maƙasudin karatun a yi karatu a aiki da karatu wanda ya tunkare ka ya ce a to kuma sai Allah ya taimake ka a kansa amma a yi karatu a bar karatu a wajen ba dabara ba ce so muke yi mu ga sunna a ko'ina a mahauta a kasuwa a 'yan timatir a 'yan tattasai a 'yan komai inda ake wani alu suna ne to a gani a aikace a kasuwarsa ko a wurin harkokinsa makanike ne a ga cewa baya cutar kowa dan kasuwa ne a ga cewa ba zai yi ƙarya ba zai rantsuwa a bisa ƙarya ba zai yi ƙoƙari ya yi kare ya ɓoye kaya dan an abubuwa su zo yanzu ga azumi yana ƙullowa ga azumi yana turowa insha Allah Allah nuna mana ba dan naji gwamnati ta tashi ana ta ƙoƙarin wato a hana abinda musulmi suke a kasuwa abin yana da abin kunya ƙwarai da gaske ana sallah mutum yana sallah biyar azumi ya zo ya ɗauka ya tafi aikin hajji da umra ya dawo amma a kasuwa ko arni ba zai abin da yake yi ba shi ne matsalar mu kuma babban matsala ce wallahi ya kamata yan uwa musulmi abinda karanta wani da aka yi mana ta zama tana da amfani gare ni a aikace dalilin fa karatun kenan a ji a yi aiki shi kenan innal ladhina amanu wa amilu salihati sannan kana lahum jannatul firdausi nuzula wannan shi ne fa ka'idar matuƙar ba a yi wannan ba to sai ka gama na ta jin kunya Allah ya kiyaye mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala malam ya karantar da mu wannan izifi guda goma kamar yadda malam ke cewa mutum ya je ya ta jijjuyawa ya yi ta bi ya yi ta bi ya yi ta bi kuma ya samu ya aiki abin da ake bukata kenan Allah ya saka masa alkhairi kuma irin su malam muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yawaita mana irin sa matasa masu karatu. Ni nakan ji daɗi ƙwarai da gaske. Kusan na fi kowa jin daɗin ga matasan nan namu suna karatu, suna karantarwa kuma a wurare daban-daban, a hau mumbari, a wa'azi, a hau aje makaranta, a ko ina wa'azi. Ana ka ake bukata. Saboda ka kowa ya yi ƙoƙarin ganin irin su malam ka kai ɗanka makaranta. Don ma muna da wata matsala babba. Mutum Ahlu Sunna ne yake cewa shi, amma za ka ɗansa ba ruwansa da addini, matarsa ma ba ruwanta da addini. Haka ba muke fa. A dukkanin mu'amalarsa za ka addini a aikace ba. Wannan matsala ce babba. Daga ina jan hankalin 'yan uwa musulmi, don Allah mu dage 'ya'yayenmu mu ba su tarbiyyar addinin musulunci. Don tafiya za mu yi ba su. Ya ƙwarai da gaske. A yanzu iyayenmu duk ba sa nan, mafiya yawanmu iyayenmu duk sun mutu. Duk wanda ya samu shekara 50 zuwa 60 za ka tarar ba shi da uwa ba shi da uwa sun mutu. Kai ma kuma za ka bari ka mutu. To saboda haka 'yan uwa, waɗannan malamai matasa Allah ya musu albarka. Kuma Allah ba mu ƴaƴaye irin su. Eh ba buri kawai zan sai mun fa ɗauko hanya. Yanzu wannan malamin kafin ya zama malami. In yi muku tarihin gwagwarmayar sai ku yi mamaki. Da yadda mahaifansa suka yi suka yi tarbiyyarsa. Ba aiki ne fa ƙarami ba. Sha'awa za ka gane malami gashi yana ta karatu. To kai kai ƙoƙari ɗanka ya biyo ya yi irin wannan malamin. To ka san yaya aka yi. Kusan dai aka karatu ba za a sako shi daga sama ba. Sai an yi. Kuma sai an yi aiki. Allah sa mu dace. Allah mana albarka ga baki ɗaya. Waɗannan malamai namu Allah ya saka musu da alkhairi. A waɗanda suka ƙoƙarin assasa wannan masallaci da gina shi, Allah ya saka musu da alkhairi. Kuma su ma muna roƙon Allah ya ƙara mana irinsu a ko'ina, masu taimakawa musulmi da musulunci. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala wannan musiba da ke cikin ƙasarmu ta rashin kwanciyar hankali da tsadar rayuwa da bala'in kidnapping da dukkanin musibu iri-iri, Allah ka yaye mana. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa tamu mai albarka. Shugabanninmu Ubangiji, muna roƙonka ka yi riƙo da hannunsu a su yi mana adalci. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala shiryar da mu da su. Waɗanda za su shiryu Allah shiryar da su. Waɗanda ba za su shiryu ba Allah kai ka sani kai mana maganinsu. Masu nufin addinin musulunci da wani wato mummunan nufi, Allah Ubangiji Allah ka samu gabayansu. Allah muna roƙonka subhanahu wata'ala ka zuba albarka a wannan gari namu da kanmu. Ka tabbatar mana da alkhairi. Yan kasuwanmu Allah ya masu buɗi na alkhairi. Allah sa tsoron Allah a zukatansu su sassauta al'umma. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala a al'ummarmu gabaki ɗaya, Allah kai mana magani dukkanin musibu. Allah ka tabbatar mana da alkhairi. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا مع الأبرار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.
Allah ya saka da alkhairi, Allah ya gafarta mana, Allah ya ƙara tsawon rai mai amfani mai albarka. Muna matuƙar farin ciki idan muka ga irin waɗannan iyaye namu a gabanmu, suna ƙarfafa mana gwiwa ƙwarai da gaske. Waɗanda Allah ya sani dukkanin wani ƙadami da muka kai da kuma dukkanin wata hidima da ɗaukaka da Allah ya yi wa Sunna ya yi ne ta sanadiyar amfani da su. Ko shakka babu rayuwa ta yi alkhairi ta yi albarka. Mun zo mun samu Sunna gyaɗa tubus-tubus a lokacin da su kuma suka same ta marau-marau, ma'ana suka tauna ta, mu kuma muka zo muke hadiya. Allah ya ƙara wa rayuwa albarka. A gurguje ya 'yan uwa, ɗan uwa a gurguje lokaci ya riga ya ja. Akwai sanarwoyi kamar haka. Sanarwa ta farko, kuɗin da aka kewaya aka karɓa daga hannun mutane na taimakon Al-Risala Foundation an samu 52,510. Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Sannan akwai sanarwa ta lacca gagaruma dangane da maraba da Ramadan wacce za a gudanar insha Allah ranar Litinin mai zuwa ta sama ba ta gobe ba a masallaci na Khamsus Salawat na Sheikh Ali Yunus Muhammad wanda yake unguwar Kuntau kusa da makarantar Yazid Memorial in an wuce Zainab Bashin Bishin ne ko Zainab Bishin to masallacin Abdullahi Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani insha Allah ranar Litinin ba ta gobe ta sama tsakanin Magriba da Isha. Akwai ƴan uwa masu neman buƙatu na addu'a da yawa. Akwai wanda aka ce dan uwansa jiya wasu sun biyo shi sun harbe shi ya mutu. Akwai masu jarabawa, akwai wanda aka bude masa sabon shago da dai ƴan uwa masu buƙatu da yawa da kuma mamatan da muka yi rashi da yawa kama daga makociyar wannan masallaci ta gabas da kuma mahaifin dan uwa Malam Aliyu. Da waɗanda muka sani ma da waɗanda ba mu sani ba da Allah ya san kowa cikin musulmi Ubangiji ka biya wa dukkan mai buƙata buƙatarsa. Ubangiji dukkanin waɗanda suke cikin damuwa na al'ummar musulmi Allah ka yaye mana. Allah madaukakin sarki ka ba mu rayuwa mai albarka. Allah ka ba mu yalwa a cikin rayuwarmu. Marasa lafiyar mu ka ba su lafiya. Masu lafiya Allah ka ƙara mata albarka. Allah ka yaye mana dukkanin wani kunci da ya addabe mu a ƙasar mu. Shuwagabanninmu Allah ka tsara musu albarka. Allah ka yi riko da hannuwansu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.